Allah wa salatu wa salam ala rasulillah. Na sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari. Muna yi wa Sheikh Dr. Abdullahi Usman gadan gai barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A yau 11 ga watan 8 shekara ta 2024 wanda ya daidai da 6 ga watan Safar Hijira 1446. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Akwai matsala mai tambaya ta farko ko da fita kawo take cewa shekarar ta 12 da mijinta. To amma bayan shekara 2 sakamakon rashin jituwa da ta samu da abokiyar zamanta sai suka fara samun matsaloli da shi, kuma ita masa bangaren abinci ba zai taɓa yabawa ba. Sannan idan ta masa laifi sai ta goranta mata. Sannan ya ce musu duk wacce ta samu ciki sai ya ɗauki mataki a kanta. Sannan ta ce baya gamsar da ita. Sannan in yana da ra'ayin mace ta ce zai kira ta ta zo ɗakinsa, in ya gama abin da zai kawai zai ce ta tashi ta fita. Shi ne to take neman shawara.
To bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi da kuma bawa ma'aurata shawarwari akan al'amuran rayuwar aure da zamantakewar yau da gobe na iyali. Muna kashi na 23, zama na 23 kenan a wannan rana mai albarka. To yau ga abin da muka fara shinkaro da shi. Daya daga cikin ma'aurata tana cewa shekarar ta 12 da mai gidanta, amma bayan shekara 2 da suka wuce ta samu canjin rayuwa da shi. Ta lissafo wasu abubuwa wajen guda 4 wanda yake yi mata tana neman shawara. To na farko dai baiwar Allah, tunda kika shekara 12 da shi bai yi miki waɗannan abubuwan ba, sai yanzu bayan shekara 12 ko bayan shekara 10 sai ya canja. To kafin a ɗauki wani mataki, to ya kamata ki bincika ke ma ɗin baki canja ba, baki canja halinki ba, baki canja mu'amalarki ba, baki canja tsaftarki ba, baki canja kulawarki ba, baki canja ɗabi'arki ba, baki canja ladabinki da biyayyarki ba. Mutumin da ya haƙuri da kai ya zauna shekara 12 baka kawo ƙararsa ba, baka kawo ƙorafinsa ba, sai bayan shekaru 12 nan ko shekaru 10 sai ya canja maka, to wai aka ce wai da walakin goro a miya. Idan an ga goro a cikin miya, to akwai wani abu. Ruwa baya tsami banza in ji ba haushi. Duk lokacin da ka ga ruwa ya yi tsami, to akwai wani matsala. To nan matsalar zai iya yiwuwa ko dai daga gareki ne, ke kika canja shi yasa ya zo ya canja miki, ba kuma ina goyon bayan canjawar da ya miki cewa daidai ba ne, ba haka nake nufi ba. Amma dai akwai abin da Laraba shi ta Albaji Azlam, wanda ya fara abu shi ne ya fi zalunci. Ko dai kin canja masa yanayin rayuwa, shi ma ya canja miki. Ina jin tsoron haka. Kuma zai iya yiwuwa kuma daga ɓangarensa ne shi kawai ya fandare ya canja, wataƙila ba mamaki ko aure ya ƙara mala. Yawwa, to kaji ya ƙara aure ne. To a wasu mazajen idan suka ƙara aure, ina so na yi wa mata bayanin wannan su fahimta gaskiya. Wasu daga cikin mazajen idan suka ƙara aure, to suna canja ɗabi'arsu. Ko sun sani ko ba su sani ba. Dalilan canja ɗabi'ar su ne kamar haka. Ko dai ɗauki saboda ya yi sabon abu. Wani namijin in ya yi sabuwar amarya to dole sai an gane dokinsa da ainihin wato rashin ittizan daidaituwar rashin daidaitunsa da rashin adalcinsa. Me yasa saboda yanzu ya samu sabon abu? Ke kin zama tsohuwa, kin zama kwallon mangwaro in an sha a jefar. Tun da ya samu sabuwar amarya, to bari ya canja miki mu'amala. To sai ki haƙuri, dama wannan ɗaya daga cikin dalilai da ya sa mata, ɗaya daga cikin sababbai ko dalilai da ya sa mata suke ƙyamar a yi musu kishiya. Ina so ka fahimci wannan. In ka ga mace tana bala'i kada a yi mata kishiya, kada a yi mata kishiya, to akwai wannan abin da suke tsoro. Saboda mazan suna canjawa gaskiya. To kaga tunda yana canjawa tsakani da Allah, dole ta yake shi akan kar ita ma a zo a yi mata kishiyan nan, a zo a canja mata mu'amala. To wani lokacin kuma yanayi yakan sa mijin ya canja. Idan wata an mata kishiya, sai kaga kishiyar da aka yi mata tafi ta tsafta, tafi ta sakin fuska, kishiyar ki tafi ki walwala da miji, amaryar ki da aka kawo miki tafi ki iya abinci, tafi ki sakewa miji, ke har yanzu zafin kishi yana damun ki, bakin cikin auren da aka miki har yanzu bai sake ki ba, kuma galiban ita fuska tana nuna abin da ke cikin zuciya ne, da haka dole mijin ke canja. Dole ɗabi'arsa ta canja, automatically zai canja, saboda ke ma ɗin kin canja masa. Da shi yasa kullum muke cewa ku yi haƙuri, ku kai zuciya nesa, kuma ɗauki ne na namiji ki zuba mai ido. Don namijin da ya aure yake giggiwa ko yake ɗauki saboda ya yi amarya, ki zuba masa ido, ki ba shi lokaci, bai da bambanci da wanda ya sabon takalmi yake ta sa shi yana ɗokin saka shi, ko ya yi sabon agogo yana ɗokin saka shi, ko ya yi sabon gida yana ɗokin zama a ciki. Ba za ka iya hana mutum ya yi sabon abu, ba za ka iya hana shi ɗoki a kan abu ba. Ba ƙaramin namiji ne yake iya cijewa ya daure, ya yi sabon aure amma ba a gane zumuɗinsa a kan wannan sabon auren da ya yi ba. Ku yi musu uzuri, ba wai don abin da suka yi daidai ba ne. To sai mu dawo kan abubuwan da take cewa yana yi mata. Na farko kace baya mata me?
Baya gamsar da ita.
To baya gamsar da ita. To wannan yana da sababbai. Idan mu za mu yi abun duban adalci, wataƙila ko auren da ya mata ya sa ita ma irin abin da take masa ta ainihin wato kwantar masa da hankali ba ta yi. Akwai yawan fushi, akwai yawan ɓacin rai, in dai akwai fushi da ɓacin rai da rashin kwanciyar hankali, namiji baya iya abin nan mace yanda ya kamata. Ko kuma wataƙila ya ɗauke lokacinsa ya kai wa waccan, ya zama laifi, to sai ta yi ƙoƙarin ta dawo da hayyacinta ita, ta dawo da kanta matsayi, kuma ta rinƙa gaya masa lallai fa cewa yana cutar da ita, ta gaya masa, sannan ta gyara mu'amalarta. Na sha faɗa wa mata, idan kuna son ku samu mazajenku yanda kuke so, to su ga fuskarku da mu'amala mai kyau da ladabi da biyayya. Wannan ina da tasiri wajen samun kyakkyawar mu'amala ta auratayya tsakaninku da mazajenku. Ki wannan insha Allah da kuma addu'a, Allah zai taimake ki. Tunda har yaje ya ƙara aure kam, to ai kin ga lafiyarsa ƙalau, kawai dai an dai samu wata matsala ne. Sannan kuma akwai matsalar
yace da wacce ta dauki ciki zai dauki mataki akan.
To wannan kuma kun ga wannan babbar masifa ce, wai duk wacce ta dauki ciki zai dauki mataki akan ta. To kar a bashi haɗin kai, kuma kada a goyi bayansa, sannan kuma kada a yi masa da'a. Ku je jin shi, idan mai gida ba ka son ɗaukar ciki ka ƙaurace mana, shi kenan kawai. Duk namiji, ga wani formula zan baku, ga wata ƙa'ida da nake son baku ya ku iyaye mata. Duk namijin da yake yaƙar ki akan kada ki ɗauki ciki, ki ce to ya ƙaurace miki, ya haƙura da mace. Abu na biyu, ya je ya yi kansa fidiya. Ai zai iya zuwa ya fidiye kansa ai. Sai je asibiti a fiɗiye shi. Wannan zalunci ne, wannan rashin sani ya kamata ne, kuma wannan rashin ilimi ne da jahilci wai namiji wai ya bude baki wai ya ce matarsa wai in ta dauki ki wai zai dau mataki a kanta ai cikin ba ruwan randa bane ake zuwa ake shan sa ai cikin ba zuwa ake sayan sa yalan balla bane a kasuwa da ake saya Allah ne yake kaddarawa sai ku ce da shi sai ya dauki mataki akan Allah da ya kaddara dan Allah ne yake kaddarawa ku rabu da shi kawai in dai zai zuwa alaka da ku shikenan kawai ku rabu da shi Allah ne ya kawo kuma Allah ne zai tsare bai halatta ai masa da'a akan wannan ra'ayi nasa wanda yake ra'ayi ne na kuskure ra'ayi ne wanda ke ba daidai ba yawa shi tsarin iyali din nan da kuke gani malamai sun yi bayani yau shi ake san shi ba a yin sa da haka mu ba a gaya mana wata larura ko wata matsala da yake da ita ba yawa kawai hanawa zai da haka ba da dalilin za a ba shawara kuma idan ya matsanta din namijin da ya matsanta cewa mace ba zai aure ba zai haihu da ita ba to kina da zabi in kin ga zaki iya zama da shi a haka a wannan kaskancin ba zai haihu da ke ba amma zai je karu wata amarya ya ci gaba da haihuwa ke din ne ba a san yayan da ke in kin ga zaki iya zama babu haihuwa a haka shikenan ki zai ki ci gaba da zama kina da yanci idan ku ba zaki iya ba ki ce ba ki takarda ke sallame ki din namijin da zai hana mace haihuwa tare da shi ko dai ta iya hakuri ta jure a haka ta bi shi da dadi ba dadi ya zalunce ta da zai ta hakuri in ku ba za ta iya hakura ba tana son yayan nan ta fita daga gidan da zai ta aure mijin da za ta samu haihuwa tare da shi sai ko matsala ta uku
da an zo dakin sa in dai ya gama abin da zai
sai kora ka wannan mutum yana da wulakanci wallahi Allah zai sauke kawai to wannan kuma babu insaniya a ciki eh babu insaniya kawai rayuwar ana yin ta ne ta biyan bukata da sha'awa gaskiya mijin ku yana bukata a yi masa wa'azi yana bukata a fadakar da shi yana ba ku shawara idan akwai wani malamin addini a kusa da ku da yake ganin kimarsa da darajarsa to ya kamata a hada su dan zauna tare da shi ya babban shawara ya gyara in baya zuwa makaranta ku tura shi makaranta ya je nemi ilimi amma wannan wulakanci ne na ƙarshe mace ya alakar aure da matarsa kawai kore ce ce ta shi tafi wannan kamar dabba wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne Allah ya sauke Allah kuma ya bamu zaman lafiya da iyalanmu gaba daya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma mace ce take tambaya akan sana'ar online da ake yi tace takan dora a status dinta so idan ta samu mai siya sai a karbo masa amma tana dora ribanta akai to ta ji kamar an yi fatawa an ce babu kyau to amma ita wai uzurin da take bayarwa tace mahaifinsu baya dokan nauyin su yadda ya kamata to iya sana'a da take kenan kuma gashi da mahaifiyarsa duka dai suke tare me shawara
to ko mahaifi dai baya daukan nauyi ko baya kulawa dai dole a yi sana'a da Allah ya yarda dai dole ne mutum ya nemi hanyar halal ya nemi kuɗi da ita ba ruwan Allah da cewa mahaifi baya daukan nauyin ku ko baya muku kaza baya muku kaza duk abin da za ku nema inna kullahu ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema abu na biyu online ciniki din nan malamai sun ta bayani hadisin da ake magana akai annabi ya ce wala tabi amma laysa indak akwai hadisi sahihi manzon Allah yana faɗa yana nan cikin kitabul buyu wa malamai sun kawo shi babi na kasuwanci a cikin littafin nan kada mutum ya sayar da abinda bai mallake shi ba ko abinda baya wajensa wanda zai dauki wata haja a cikin wallahi ne tura bai da ita a shago bai da ita a store ba kayansa ba ne sai a zo a yi ciniki har ya dora ribarsa sannan daga baya zai fita ya je ya farauto wannan kayan ya nemo shi a kasuwa wannan kasuwancin haram ne bai inganta ba saboda hadisin wala tabi amma laysa indak kar ka sayar da abin da baya wajenka to idan kuna so ku inganta wannan kasuwancin ku na online duk da na san yan kasuwa wani babban dan kasuwa ya taba magana ya ce mala ya kamata a musu magana mutanen nan sun kashe kasuwanci mu da muke da shago mun kama shago muna biyan kudin shago miliyan kaza a shekara amma mutum yana zaune a gida kawai sai dai ta tura kaya ana kawo yana sai da kaya ba tare da ya biya kudin shago ba sai dai a ce ya biya kudin hayan gidansa to a nan gurin yanda abin zai zama daidai shine duk mai cinikin online to ya kulla alaka da wani shago na wani dan kasuwa alhaji kayanka kaza da kaza da kaza ba ni hotunan su zan zama maka dillali zan nemo yan kasuwa masu sayen kaya zamu yi ciniki ka min izini in dora nawa eh na maka izini na baka shi a farashi kaza kai kuma ka dora to anan kun ga ba wala ta bi amalin sayen da kwani ko ba ka bane kamar tallali kamar kayan shago ne aka haja ce aka bujirar da ita waye zai saya ko ba ka bane ba wanda isiya sai a ciniki a farashi kaza to me halaccin cin wannan kudin wannan datar ka da ka sa kai talla da kuma lokacin da ka bar kai rubutu akan bayanin kayan da ma wayar da kake bugawa ake tattaunawa to wannan shi halatta maka ka dora wani abu sannan kuma ai kai ma ka saye shi ne a wajen wani ya sayar maka shi a naira 100 kai kuma ka sayar a 115 110 107 105 to kaga wannan kaya ne wanda yake kai ka saye shi a wajen wani din da baka dauko shi ba daga shagon to wannan irin wannan ciniki ko da an yi shi online ne ya halatta ba laifi bane amma mutumin da bai da shago bai da alaka da mai shago bai yi magana da shi ba kawai yazo ya dauko wayoyi da kayayyaki yana ta sayarwa sai ya karbi kudin mutane ya zuba aljihu da kudin shipping da kudin dorawa a mota kudin delivery bai da wannan kayan kuma bai je magana da kowa ba sannan zai shiga kasuwa ya je nemo shi bayan an turo masa kudin ya cire ribarsa wannan zalunci ne wannan bai halatta ba kuma abun mamaki abin da suke idan suka je kasuwa kayan ya aure kudin wai sai a dawo a ce maka wai 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 kudin wai bai kai ba kuma alhali ya riga ya cire ribarsa wannan bai halatta ba haramun ne da haka dole sai kun kulla alaka da yan kasuwa masu shago masu kaya da izinin su sai ku rinka dora kayan su in ba haka ba to ga yadda zaka yi sai ka ce wani kaya kaza za su yi ma to zan je kasuwa zan nemo farashin sa nawa ne sannan kuma zan dora kaya ai zan dora kuɗi na eh zan dora riba ta Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu dace
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah mallam ya ji hankalin mahaifansu iyaye mata kenan kan nuna bambanci tsakanin ƴaƴansu tace ita yanzu komai mahaifiyarsa za ta yi sai ta nuna bambanci tsakaninta da yayarta kuma abin baya mata daɗi
to rashin yin adalci tsakanin ƴaƴan haramun ne manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa adilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku duk uba ko uwa da suka waye gari suna nuna bambanci tsakanin ƴaƴa guda biyu ko uku to lalle mutum sai ya shiga cikin wuta kuma sai Allah ya mai azaba da ku ji tsoron Allah kar ku fifita wani wajen bayar da kyauta kar a fifita wani wajen bayar da wani abu ko wajen kulawa a kula da shi saboda shi an fi son sa wancan kuma a watsa da kashin sa wannan gaskiya ba daidai bane kuskure ne da haka iyaye ku ji tsoron Allah masu zuwa suna kyautar wani abu su ba wasu yaya ba su ba wasu ba hadisi ya zo a hadisin Nu'man bin Bashir Allah masa rahama da sauran wanda kisan ta hada da su baban shi da mamansa da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama inda aka dauki gona aka ba wani ɗaya daga cikin su aka ba da gona mama yake gaya matar su cewa ya ba da gona wa dan sa ɗaya daga cikin yaya sai matar da yake mai ilimi ne sahabiya ce sai ta ce ka ku gaya wa Annabi wannan sai ya ce ya bai faɗa ba sai ta ce ka je ka nemi Annabi ya shaida da ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida manzo Allah ya ce a kulla waladika na halta kowane ɗanka ka ba shi gona sai ce a sai ce to ka tashi ka bani wuri fa ashhid ala hada ghairi ka je ka nemi wani ya maka shaida ba ni ba fa inni la ashhadu ala jawr ni ba na yin shaida akan zalunci ni ba na shaida akan zalunci annabi ya fassara fifita wani yaro akan wani yaro ko wata diya akan wata diya ya nuna wannan zalunci ya ka iyaye waɗanda ba su adalci tsakanin ayansu to suna yin zalunci Allah madaukakin sarki ya ba su ikon gyarawa Allah ya kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ya kasance mai neman mata sannan yana shaye-shaye. An yi ya daina da ita da iyayensa amma ya ki bari. Ta ce in ya yi kan ci mutuncin ta wata ran har da doka. Kuma sannan ta ce yana yi wa ‘ya’yanta baki. Ta yi ya rabu amma iyayenta sun ƙi a raba auren. shine take so mallam ya taimaka mata da addu'ar da za ta dinga yi addu'ar da za ta dinga yi wacce za ta Allah zai dauki hankalinta akan akan shi ya cire mata kishin sa yadda komai ya aikata ma ba za ta shiga damuwa ba
to magana ta gaskiya wannan tambaya tana da sosai kware daga shi in ka lura ka ambato wasu matsaloli da yawa a ciki tana tare da mijinta na farko da yana neman mata don Allah iyaye ina so iyaye ku rinka sauraron irin waɗannan bayanai duk wanda yake da wata ƴa mace ya auren ta ita a wani gida to Allah ya rinka bibiyar wannan shirin ya rinka jin irin abinda wannan al'ummar suke yi na wulakanta matansu da tozarta su da cin amanarsu yanzu wannan kaga ba ni sunan shi na farko yana da neman mata na biyu yana shaye-shaye ga neman mata ga shaye-shaye laifi ɗaya wannan kadai ya isa a kashe aure da shi yana neman mata yana shaye-shaye shaye-shayen nan kadai ya isa a raba aure da shi kuma babu cuta babu cin amana da zalunci da miji zai yi wa matarsa irin wato neman mata wallahi ku ji tsoron Allah ya ku mazaje masu aure sannan iyaye ya kamata ku sani cewa bai dan gudun kada auren ɗiyarku ya mutu wannan fa ba dalili bane da iyaye za ku bari ana azabtar da ƴaƴanku a cikin gidajen aure miji yana neman mata a ce wa mace wai ki haƙuri miji yana shaye-shaye a ce wai mace ki haƙuri miji baya ciyarwa a ce mace ki haƙuri akwai fata wanda aka yi mana hadda duka yake yi to kaji yana neman mata yana shaye-shaye an ce ta yi haƙuri yana shaye-shaye an ce ta yi haƙuri yana dukanta kuma wai iyaye suna cewa ya haƙuri da wace aya da wace wani hadisi kuka je kuka samu wannan hukuncin na'am za a ce ta yi haƙuri a matakin farko a sa shi ya gyara halinsa ki yi haƙuri ko ya yi haƙuri a ki yi haƙuri ya gyara halinsa a yi masa fada amma an yi ya gyara bai gyara ba kuma wai an zo an ce wai ba ni sunan shi wai ta yi haƙuri to haƙuri ya zuwa yaushe tana zaune da mazinaci haƙuri har yaushe tana zaune da mashayi ɗan giya ɗan caca haƙuri har yaushe tana zaune da mutumin da yake dukanta da haka duk uba da ya bar ɗiyarsa take cikin wannan wulakancin ya shiga hakinta in wallahi sai Allah ya tambaye ku da haka shawara a nan ni abin da nake gaya miki shine lallai ki dage mijinki ya daina shaye-shayen nan ya daina neman matan nan kuma ya daina dukanki kina da haƙƙi a shari'a ki nemi haƙƙinki ya daina waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai ku ci gaba da zaman aure idan ku bai zai bari ba to wannan zaɓi yana gare ki kin ga saboda ƴaƴa zaki iya haƙuri ki ci gaba da zama saboda ka san suna da matsala wani lokacin an ce a bar auren sai shi ayyuka yaya to in kin ga ƴaƴan kika fi so ki zauna to sai ki haƙure ta dukanki ya je ta shawo giya ɗan ƙwaya ki ta zama a haka kuma mazinaci ya je zai zai ɗebo miki ciwo ya zo ya kashe ki ma ya sa miki cuta amma ni a fatawata kuma ni a fahimta na wannan mutumi dole iyaye su kira shi su ja masa kunni su yi masa faɗa ya daina a ba shi ya ci gaba da zama da ita in ba zai daina ba to a raba shi da matar in ƴaƴansu dari Allah zai kula da su wallahu alam muna miki addu'a Allah ya yi miki wannan masifa ba ke kadai ba wato in ji ne ina so na gaya maka wani abu guda yawanci ka lura cikin tambayoyin nan da ake turo mana daga cikin abin da suke yawan maimaituwa namiji yana neman mata namiji yana barin mace da yunwa namiji yana duka sannan abin da yake yawan maimaituwa iyayenmu Allah saka musu alkhairi sai ka ji ana cewa ki haƙuri wai fa ba a ce shi fa je gyara ba ba ko kuma an ce sai hakuri wallahi malam akwai matan da wannan satin ta mun fata ba ba mu karanta ta anan ba she mun tai shekara 12 tana hakuri da shi ta koma a koro ta a ce yi hakuri shekara 12 tace malam abin nan ya ishe ni haka kai wannan akwai zalunci a ciki da haka in kin ga ba za ki iya ba ki nemi ya sauke miki kudin ba ma san kashe aure kuma ba ma san bada fatawa akan kashe aure amma in zalunci yayi yawa dole mu bada fatawa aure ya mutu dan shi ne zaman lafiya
abin da take tambaya ba wata addu'a da za a bata yadda kishin shi zai fita daga zuciyarsa
tokaci
sai ta yadda komai yayi ya je ya sai kan ya neman mata amma ba za ta damu ba
mallan kaji bayin Allah
da ta ga iyayen ba zai yi usura ba auren
kaji bayin Allah mallan kaji mallan wai a bata wata addu'a da Allah zai cire mata kishin sa to ko dai mallan tana son sa ne duk da haka ba mu sani ba
ai dole kishi mai neman mata ma ta shigo da take
gaskiya ne mai neman mata dole mata su take kishi ba wai wai tsananin soyayya bane ba tunda ai yayi abin da zai cire soyayyar ta a cikin zuciyar ta ita addu'a اللهم إن هذا منكر فلا أرضى اللهم إن هذا منكر فلا أرضى يا أبن إذي وأن منكر أبن إبن يردد الشيء ببانا كما كتاء الدعاء اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره Allahu Akbar mallan kaga fa ita abin da take nema ma abata addu'a tana zaune kenan haka
tana
so Allah ya ba su yadda za su
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shekara 2 da suka wuce ta siya wata kaya akan naira 22,000 sai ta bada kuɗin har da kuɗin mota 2,000 a matsayin za a aje mata kayan duk lokacin da za ta karba sai ta karba sai yanzu wai ta yi magana akan kayan sai ya ce wai kaya sun koma 40,000 wai sun ƙara kuɗi tace saboda tsoron kada kuɗin kayan su ƙara kuɗi ne ta tura kuɗin ta bada har kuɗin mota to shine take tambaya yanzu ta karbi kuɗin ta shine take cewa za ta iya yin Allah ya isa ko kuma ta bar shi da Allah
tabbas za ta iya yin Allah ya isa dan neman haƙƙin ta in ta ga dama kuma za ta iya barin sa da Allah shine dai Allah ya isa idan idan kace Allah ya sa ka bar mutum da Allah ma'ana Allah ya sa Allah ya karɓo maka hakkin ka wato anan yadda scenario abun tsarin abun yake shine ana sai da kaya 20,000 ka tura wa dan kasuwa kudin kayan sa 20,000 kaga ya sayar mata 20,000 har da ribar sa da yake a wannan lokacin abu na biyu ta bayar da kudin mota ko wanda za a doro mata kayan ta a kawo na delivery amma sai ta ce a ajiye mata kayan ta ba yanzu take so a delivery din shi ba saboda watakila ko inda za a ajiye mata kayan watakila za su canja gida watakila ba aminci watakila na'am daman ana irin wannan yarjejeniya tsakanin yan kasuwa da masu yin kaya mutum ya sai kaya ya biya kuɗi sannan a ajiye masa ai tun daga lokacin da kika sayi wannan kaya ya kuma karbi kuɗi kaya sun fita daga mallakin sa dan haka maganar ma yazo ya ce kaya sun zama 40,000 ya zalunce ki kuma ya rena miki hankali inda akwai alƙali akwai shari'a ya kamata a kama shi wannan dan kasuwa a kwatar miki da hakkin ki kuma wannan 20,000 din ki da ya dawo miki da shi ya zalunce ki saboda me yayi ciniki ya samu riba da kayanki ya miki kasuwanci da kayanki dan wannan kayan ba nashi bane yanzu kamar mota ne mallan mutum tana kana sai da mota mutum ya sai ta 10,000,000 na turo maka kuɗi sannan na ce ga naira 200,000 da kuɗin manta da kuɗin da za a tuko ta a kai min ita yola sai na ce amma ana dan rikici a gurin mu hanya ba ta da kyau akwai fashi da makami ka bar motar nan ba yanzu zan karbe ta ba duk lokacin da na tashi zan maka waya in ce a taho min nan mota yanzu mota ta kace
na
ba ta ka bace ta fita daga hannunka tunda an baka kuɗi ka rike sai kuma da nazo na ce a bani mota ta wai kace wai mota wai ta zama wai miliyan 15 dala ta tashi ina ruwa na tashin dala to irin wannan zalincin wasu 'yan kasuwa suke yi saboda ba ilimin addini kuma ba sa tambayan malamai da haka ba daidai bane zalunci ne kuma duk wanda ya saba yana irin wannan to ya sani cewa kasuwancin sa ba zai albarka ba amma dai kin bashi da Allah din yayi zaki samu lada wajen Allah insha Allah kiyama za a biya ki sayan ki na'am Allah ya saka da alkhairi ne tambaya ta gaba take cewa mijinta ya rasu bayan ta fita daga takaba sai abokin sa yace yana san ta tace yana kulawa da ita sosai yana da halaye masu kyau sai tace amma din bid'a ne shine take neman shawara ya za ta
ina ba da shawara ga duk mace da za ta yi aure indai kina so ki zama rayuwa mai daɗi rayuwa akan musulunci rayuwa akan sunna to ki kokari ki nisanci auren dan bid'a duk matar da ta san wanda za ta aura dan bid'a ne mana baya son sunnar annabi yana fada da sunna za ku sha wahala da shi tunda ke yar sunna ce ke kin fahimci bin annabi shine rayuwa kin fahimci raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar auren ku shine to shi kun ku akan bid'a zai dora ki sai in bi ne ko dai ki hakuri ki bi shi ki zama yar bid'ar ke ma ko kuma ita gane miki azaba dan haka shawara ta anan gurin ki hakura da shi ki roki Allah ya baki mai tatacciyar aqida mai ingantacciyar aqida wanda za ku yi zaman lafiya ba dan bid'a da zai zo ya dora ki akan bid'a ba ki zo ki mutu Allah miki azaba ba ya ɗanki su zama ƴan bid'a ya mai da ke ma ki zama ƴar bid'a a'a ki nemi wanda yake yana kan rayuwa mai kyau akan sunna akan islamu sahiha shine miki zaman lafiya Allah ya gane da mu wallahi alam
Allah ya tsanta da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana fama da yawan fargaba damuwa da kunci da rashin kwanciyar hankali tace ko bacci mai nauyi ba ta iya yi sai tace dan Allah ya taimaka mata da amma kuma tace wai ba ta wasa da azkar da karatun Qur'ani
to muna mata addu'a wannan yar uwa da take fama da wannan larura rashin bacci da firgici da damuwa Allah ya kawo mata kwanciyar hankali mu ma Allah ya kawo mata kwanciyar hankali kusan dai yanzu akar maka Allah mu dai a Najeriya kam ai yawanci ma duk a firgice muke ya kike dariya
gaskiya ne
ba ga wani ba wallahi tallahi tsadar masaran nan da tsadar abin da za a ci ai shi ma firgici ne wallahi haka zaka yi ta murgi na ni ban san dai ban dai san kai ba wallahi
sai ne
wallahi kwarkin nan suke ta juyawa wallahi ga doke kai ka tai saboda me kana tunanin tashin hankali abinda zaka je ka siya na abincin iyali ko abinda zaka yi na larurar rayuwa abu ya abin nan wani ya je ya sha mai a motar sa yana so ya kama Allah ya isa yace Allah ya isa saboda me yace motar sa da ya je ya sha wannan motar da ya je ya sha da yana shiga ta a 9,000 da wani abu yanzu sai da aka karbi kusan naira 50,000 da wani abu ya tsaya ya kada kai ya duba litan nan ya ga ba haka ne a rubuce ya ba su kudi yayi Allah ya sa ba sani ba mai gidan mai yau Allah ya sa ko tinibu yau ba mu sani ba ne Allah ya sauke ana cikin wani yanayi da haka gaskiya magana firgici da rashin kwanciyar hankali ana dan fama da shi sai dai wani ya na wani amma ita wannan dai kamar akwai larura gaskiya ba ta iya bacci gabanta yana faduwa to yawanci irin wannan suna faruwa akwai shedanu ko aljanu da suke shiga jikin mutum su rinka sabbaba masa wannan ina baki shawara annabi ya koya mana addu'a da ake karantawa idan mutum yana yawan bacin rai la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illahu wa rabbul arshil karim la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illahu wa rabbul arshil karim yawaita wannan abu na biyu a yawaita karanta suratul baqara a yawaita karanta suratul baqara ana neman taimakon Allah tabaraka wataala kuma da yin addu'a duk shedanin da yake jikin mutum inda mutum yana yawan wurin suratul baqara kullun yana sauke ta insha Allah ta'ala sai yayi fitar kun wannan shedani Allah ya baki lafiya Allah ya ba mu lafiya duka
kuma saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa akwai wata na'ura da take kashe sauro ta hanyar kona su amma wutar lantarki ce to kuma ta ji an ce babu mai azaba da wuta sai Allah shine suke tambaya mai hukuncin hakan
gaskiya ne ya inganta a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar Imam Abu Dawud akwai riwayar Imam Ahmad akwai riwayar sauran malamai da suka ruwaito Ibn Abbas ma ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai hadisi ya inganta akwai isnadi wanda yake hasan akwai isnadi ingantacce la yu'azibu bin nar illa rabbuha a wata riwaya la yu'azibu bin nar illa rabbuna ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijin wuta ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijinta dan haka haramun ne kashe kwaro da wuta haram ne kamar mutum ya dauki sauro ya gulla shi a cikin wuta ko kuda irin masa abun kone kuda tana a hotel haramun ne bai halatta ba sai dai ayi wani abun da zai kashe shi amma banda kona abu da wuta wani annabi Allah ya masa rahama hadisi ina cikin sahih bukhari hadisi ne sahihi yazo ya samu cinnaka tai masa ta cije shi ko tai masa dai abin da bai ji dadi ba ya bunkawa ramin wani sunan shi ramin cinnaku din ramin tururuwa gidan tururuwa bunka masa wuta sai da Allah ya masa magana yace in cinnaka dai ta cije ka halla namlatun wahida ina ma da kwaya dai ka kashe shi ya zaka kashe waɗannan adadin so ya kamata mutane su sani cewa dabbobi ma suna da haƙƙi a shari'a insha Allah akwai rubutun da muke ta kokarin yin sa shine haƙƙin dabbobi a shari'ar musulunci haƙƙin dabbobi inda annabi ya bawa dabba haƙƙinta inda musulunci yace dabba tana da haƙƙi aka tsawatar wa dan adam dan yayi wa dabba wani abu dan haka haramun ne ya kamata a kiyaye a daina azaba da kashe abu mai rai da wuta ko dan adam ne ka kona shi a wuta ko dabba ne ka kona a wuta haramun ne bai inganta ba bai halatta ba wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma take cewa da Allah ayi nasiha ga mijinta tace baya ba ta lokaci da za su yi hira ya ji matsalar ta kowane lokaci hankalin shi yana waje tace ga masifar waya da chatting da yan mata abin yana matukar damunta tayi da shi ya dena ya ki denawa tace tana cikin matukar damuwa abubuwan da yake yi tana cutuwa sosai tace yana shiga hakkinta wallahi tace dan Allah menene mafita
to wallahi wannan Allah shine shaida wannan yana daga cikin ciwon mata a wannan zamani mazaje wasu mazaje sun ki ba wa matansu lokaci da yawa daga cikin mata ba sa samun lokacin mazajensu maza ku ji da kyau kuma ku ji tsoron Allah ku sani cewa akwai haƙƙin Allah a kanku maza ku sani waɗannan mata da kuka ɗauko kuka aje a gidajenku ta yi ne a gida ta kwana a gida da safe tana nan da yamma tana nan da rana tana nan ka tafi harkokinka kuma ka dawo ba ka da lokacinta wannan wayar ita ce take ɗaukar lokacinka akwai zalunci a cikin wannan kuma da yawa yau idan mazaje suka koma gidajensu da daddare chatting kullum suke da wayoyinsu yau fa hatta kai ga wasu mata fa sun fara zanga-zanga sun fara ƙauracewa mazajensu sun ki su rinka wanka da kwalliya da ake yi wa namiji din nan ai da idan namiji zai zo in mace za ta karbi girki za ta yi wanka ta yi ado ta gyara jikinta to wallahi yanzu wasu mata sun daina ba dan komai ba saboda mazan ba sa kula su wayoyinsu ne a hannunsu kullum danne to da in ma danne-dannen ne da dan dama-dama to wani kam wasu matan ma yake hira da su a gaban matarsa wannan cin fuska ne wannan wulaƙanci ne wannan cin mutunci ne kuma wannan cin amana ne mutum ya zo a gidansa a gaban matarsa ya danna waya yana hira da wata wannan ba daidai ba ne kuma zalunci ne to yaya mata za ku yi yana dawowa ki ce alhaji kawo a sa maka caji da kin karba ki jata dama yawanci kun san password din wayoyin mazajen ku ba sai na faɗa ba ko sun sani ko ba sani ba yawanci kun sani yawanci mata ko mace ta nuna maka ba ta sani ba wallahi ta sani yawancin su sun san password dan lokacin da za ka dauki password din baka sani ba wani ma da ta rena shi ka san me ta masa yana bacci da su dan lakito wayar irin tamfurin din nan sai ta dauki hannunsa yana bacci a ta dangala masa ta bude yana bacci ta shiga duk abin da za ta yi ta shiga ta canja ta kara kasa ana iya kara watan prince ana iya kara to ta kara da nata
kenan
ba wai kana ga dara wai ka kwanta wai wai mata kawai bata san wai password dinka ba wai ai ai ton prince dinka ne ai kana bacci za ta dauko wayan ta daddanna sai ta jona maka dan yatsanka kamar tana dan shafa wasa take ba da yake kai me zan ce bari shi to idan mace wannan abun ya dame ta kai wa miji nasiha kuma ta gaya masa hakkin Allah idan abu ya gagara a hada shi da wani malami da yake sauraron karatunsa ko zai yi muku nasiha ya sulhunta amma gaskiya wannan shiga hakkin mata ne kuma wannan abu ni na san ba wato kawai yawanci mata suna da wannan larura kawai ba a kula da su ana shiga hakkin su wata tace ni ma da na ga yana chatawa ni ma sai na kama chatawa ya juya mata baya ita ma ta juya masa haka ake sai a danne danne in ya gaji ya tashi ita ma in ta gaji ta tashi irin wannan rayuwar aure ba ta da dadi ya kamata maza ku ji tsoron Allah ya kamata ku yi kokari ku kiyaye a dauke wayar a sa masa a caji a kashe ta namiji da zai wannan wallahi da ya kyauta kware da gaske da kan malam mu yi wa kanmu nasiha gaba ɗayan mu dukan mu gaba ɗaya kowa da kowa a ji tsoron Allah a kula da haƙƙin mata a ba su lokacin su mu dai waɗannan dai fata wai muna fatan kada Allah ya kai shi gidajen mu matan mu dan mu ma wanda yake mu yawanci gaskiya malam fatawa muke wallahi eh wata tace malam malaman nan ma fa sai dai hakuri nace ki hakuri ai fatawon shi da ake amsawa amma dai su ma su yi kokari su gyara
Allah ya saka alkalmi tambaya ta gaba tace wai menene tumanin saka ba kaso nawa ne bisa nawa
wani al'ada ne da ake cewa idan an yi saka ba a dauki wani abu a bada ina jin sa ana faɗa amma bai da asali a cikin addini kawai abinda aka sani in mace ta yi saka ba mijinta ya mutu za ta zauna mun yi bayani wata hudu da kwana goma ba tare da kwalliya ba tare da ado ba ba wani maganar dafa abinci ba wani gumba ba wani kaza ba wani kaza ni dai ban san shi ba sai dai wani abu ne daban kuma sai mu daɗa yin bincike a kan shi wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi eh tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin macen da take kuntatawa ƴaƴan riko har take musu barazana da su bar gida lokacin da mai gidan baya nan kuma alhalin shi ya kawo su
na'am
shine take cewa shin raina shi tai ko kuma bai isa da gidansa bane sannan take cewa menene hukuncin wannan matar
zalunci ne mace ta rinka koran ƴaƴan da aka kawo mata na riko ko marayu ko ƴaƴan makota ko ƴaƴan ƴan uwan miji kuma ku ji tsoron Allah mata dan ana zargin ku akan wannan mummunan ɗabi'a ta fada da gaba da kiyayya da ƴaƴan da ba naku ba akwai mijin da ya sani cewa matarsa ba ta da hali mai kyau da za ta iya rike ɗan da ba nata ba wannan sanannen abu ne halin ku bai da kyau akan irin wannan ɗabi'a din kuna da matsala don haka haram ne cutar da ɗan wani ko ɗanki ko ɗan makota ko ɗan aboki ko ɗan yayan miji ko ɗan ƙanin miji haramun ne hukuncin kenan sannan abu na biyu duk abu guda biyun duk tayi wa mijin ta rena shi kuma bai isa da gidansa ba duk mijin da aka rena shi duk mijin da bai isa ba a gidansa to daman bai isa ya kawo ɗan wani a rike mai ba akwai reni da mata suke da shi da yawa ba wasa ba ba kaɗan ba wanda baka isa ka ɗauko wani ka taimake shi ba kana ma jin tsoro ka taimaka wa wani irin wannan rauni Allah ya raba mu da shi kuma irin waɗannan mata Allah ya shiryar da su Allah ya gyara su kuma ina shaidawa mata waɗannan ƴaƴa da kuke azabtarwa waɗannan ƴaƴa da kuke wulaƙantarwa galiban kuma su ne Allah yake mai da su wasu galiban su wataƙila wannan ɗan da ke wulaƙanta shi zai riƙe ƴaƴan naki shi zai riƙe ki hajiya shi zai ta kai ki umra a lokacin zaki ta cewa ɗanki ne amma kuma ke kin san ba ɗansa ba ɗanki ba ne wani wata ta masa azaba ta azabtar da shi ta wahal da shi Allah ya ɗauki ran uban ya ɗauki ran uwarsa ta azabtar da uwarsa ma ba shi kaɗai ba kuma Allah ya zo ya ɗaga shi wai sai bayan Allah ya ɗaga shi ya ba shi abin duniya wannan lokacin tsohuwar ta san cewa wai ai wannan ɗanta ne ya ce ki tuna azabar da kika mana ya ce zan taimake ki ne ba don halinki ba zan miki ne abu kaza ba don halinki ba to a zo a ce ana yi miki wannan gori an taimake ki ba don halinki ba ai ba abin kunya da ya wuce wannan da haka mata ku kiyaye cutar ƴaƴan da ba naku ba da kuma zaluntar su ku sani matan Annabi sun rike ƴaƴan da ba nasu ba ko a gidan manzon Allah an rike ƴaƴan riko wallahi akwai ƴaƴan da ba nasu ba sun rike su sun taimaka musu kaka in kina son shadu da Nana Aisha a gidan aljanna to ki kula da ƴaƴan wasu kamar yadda Nana Aisha ita ma ta rike ƴaƴan wasu ta taimaka musu wallahi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah mallam tana roƙon addu'a Allah ya ba ta miji na gari mai tsoron Allah ta ci mijinta ya rasu kuma tana roƙon ayyuwa dan ta da Allah ya shirya shi
to Allah ya baki miji na gari kuma Allah ya ji dan mai gidanki kuma danki da Allah ya bar miki mai gidan ya mutu ya bari Allah ya sa masa albarka Allah ya sa mai cetonki ne kuma muna fata Allah ya baki mijin aure ba ke kadai ba duk wacce mijinta ya fadi ya mutu Allah ya aurar da ita ya ba ta miji salihi miji na kwarai wanda za ka samu kwanciyar hankali ya yi mata damuwa da mutuwar miji wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa Allah ya kara wa mallam lafiya tace addu'a suke nema ita da saurayinta suna son junan su amma babban yayin su yana so ya kawo musu matsala saboda bai yaga yana da biyayya saurayin nasa
to wannan babban yaya dai bai kyauta ba yawanci wallahi wasu lokacin manyan yayin nan suna da ƴan matsalolin su wallahi haka kurin mutum sai zo ya shiga ya kane ne mallam yana cutan kaninsa wallahi da ka ka gane wannan me ya sababi da yawa ni dai ban sani ba ko ni kadai ne ko me ana yawan kamun kirtin babban yayan nan sai ta hana aure an shirya za a yi aure sai ba za a yi ba muna muku addu'a Allah ya sa ku fi karfin babban yayan nan Allah kuma ya sa ya bar ku ku je ku yi auren ku shi kuma Allah ya sa ya gane cewa ya shiga hakinku kuma ya cutar da ku wallahi alam
wallahi saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace wai dan Allah ayi wa saurayin ta nasiha kullum wai sai ya ce sai ta gaishe shi tace kuma ko bai ko ba a masa ba sannan idan ba tai masa magana ba shi ma baya mata kuma rashin gaishe shin da ba ta yi kullum wai sai ya danga yin fushi har yadda ne mata magana
to dan mulkin mallaka kenan wannan to ka gani in za ka iya tunawa na taɓa yin bayani akan irin waɗannan samarin na ce ƴan mata ku rinƙa kula akwai yanzu wannan wani irin saurayi ne shi wannan na'am maganar gaisuwa yarinya ta gaishe ka abu ne mai kyau amma fa ba dole bane idan ku ba kamallake ta ba kuma idan ba ta gaishe ka ba ka rinƙa fushi ka rinƙa faɗa da ita ko ka rinƙa kin kula ta kuma watakila in ya bugo waya ba a ɗauka ba wani sai ya sa TV shi wai ka'idarsa in dai ya buga sau uku ringi uku ba a ɗauka ba to kar a sake neman su sai after 2 weeks wannan fa bai aure ba to anan gurin hukuncin shari'a anan shine ba wani saurayin da yake da haƙƙi a dolan dole wai ya ce wata yarinya wai sai ta rinka buga waya kullum da safe ta gaishe shi baka da wannan haƙƙin kuma ka shiga gonar da ba naka ba daka in kina so ki sa hannu a fancin ki ki kwace shi in zaki iya fa dan ba kowa ce za ta iya ba bai da haƙƙi ba dole bane amma a shawara abu ne mai kyau a babin shawara a babin kyautatawa abu ne mai kyau yarinya ta rinka kiran saurayinta tana gaishe shi Allah ya sa kina gaida ubanki da ya haife ki Allah ya sa kina gaida mahaifiyarki Allah ya sa iyayenki da suka haife ki sun kafa miki wannan doka to yau ga saurayi bai aure ki ba kafa miki wannan doka amma dai babin kyautatawa wannan ba hana ba kuma ba laifi kike ba a shari'a in kina gaishe shi to akwai dokoki da samari suke kafawa ƴan mata kafin su aure su ba wani saurayin da yake da haƙƙi bai ka aure yarinya ba ka kafa mata doka yanzu wani wai ba inda za ta je wai sai an nemi izininsa wallahi akwai wannan samari in dai ta fita ba ta gaya masa ba sai ya ci mutuncinta ya na ganki ba ki gaya min ba mun haɗu mun yi kiliya a wuri kaza idan kuka tafi ni da mamaci to dan me yasa ba za ki gaya min za ki fita ba ka ji fa bai fa aure ta ba yaya baka aure yarinya ba za ka zo kana kafa masa doka kar wani saurayi kuma kar wata yarinya ta yadda wani matashi wani saurayi ya dabaibaye yake da wasu dokoki da ka'idoji bai ba da sadaki ba kar ki yadda in ku kika yadda kika aminta wannan ra'ayin ki ne ke ki sasar yadda hakkin ki kuma irin wannan saurayi mai yawan fushi ki a hankali da shi to bai aure ki ba dan abu kadan ya fashe miki da fushi in ya aure ki irin su ne wallahi sai ya share wata bai kula ki ba dan haka Allah ya sa kin fahimta kin gane ki dada gwadawa dai ki gane in kin ga bai zai yi ba ki ce masa lakum dinukum waliya din kama gaban ki kama gaban sa amma fa ba raba ku nei ba ki dai bi a hankali duk saurayin da yake da yawan fushi da fada to wallahi ki ba hankali da shi wata ma cewa wallahi wai har duka yake kai mata ko azance ho ya ji zance wai sai lai biyo sai kai mata duka nace tab ai wannan an nuna miki ma a hanya kin gane Allah gane da
mutane kenan
na'am
ina saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa tana roƙon madan ya tsaya da addu'a shekarar su 12 da aure amma Allah bai ba ta haihuwa ba take cewa to addu'a da za a mata Allah ya tabbatar mana idan akwai yiwuwar su haihu idan kuma babu Allah ya kara musu hakuri da juriya da cin jarraba
muna musu addu'a Allah ya ba su yaya na gari salihai Allah ya ba su yaya na gari salihai Allah ya ba su yaya na gari
salihai
idan kuma ba alheri bane gare su to Allah ya ba su hakurin juriya insha Allah ta'ala za su samu gidan aljanna tabaraka wa ta'ala na'am
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba tace idan ana bin mutum sallah kamar ta shekara daya idan zai rama sai take cewa sai ta yanke shawara duk sallar da za ta yi kuma in za ta yi azhar sai ta yi guda biyu la'asar guda biyu to shine take tambaya idan ta zo yi wacce za ta fara gabatarwa a farko ta wacce ake bin tun ko kuma tafarillar ta lokaci
tafarilla za ta fara yi duk wanda ake bin sa ramuwar sallah yana yin ramuwa to sai ya fara yin ta lokacin ta sannan sai ya zo ya ta ramuwa sai ya fara yin ta lokacin ta sai ya zo ya ta ramuwa idan dai sallar ta fita yi ne daya kamar sallar ta kwana biyu ne ko ta kwana uku ko ta kwana hudu amma idan sallar kadan ce ba mai yawa ba amma kwaya uku ne su sai fara yin tsan da sai ya yi wacce wallahi alam
Allah ya saka da alkare mai tambaya ta gaba take cewa shin adalci ne miji ya kwashe kayan sa duka ya kai dakin mace guda daya sauran kuma ba komai nasa a gun su tace kullun sai ya shiga dakin ta saboda dalilin canza kaya sauran kuma in dai ba kwanan su bane baya shiga dakin
wannan ba daidai bane haka wasu mazan suke yi sai mutum ya je ya kwashe kayayyakin sa na sawa hular sa takalmin sa wandan sa boxer din sa komai na sa sai je daki ya kai dakin wata mata da yake jin tsoron ta sauran ma haka ne mana malam take dariya ba haka bane ba haka suke yi kuma in mace ta rena ka malam ba da kai nake nufi ba ina baka labari in mace ta rena mutum wallahi kayan ka na sakawa ma komai naka ba za ka bari ka kai wani gurin ba sai ta hana ka haka suke mutane wannan mulkin mallaka na wulakanci in mace ta samu namiji mai rauni wato yana da kowa a hannunta malam da haka ya kamata ku sani mata suna da abinda a turawa suke cewa equal right mana suna da haƙƙi daidaitaccen haƙƙi ko ba haka bane su mata a wajensu saka kaya da wanka a ɗakinta da canja hula da canja kaya a wajenta wani abu ne ko ba haka bane ba wani abu ne dan haka tunda wani abu ne kuma hakkinta ne to ya kamata namiji in dai ba wai ɗakinsa shi yake da shi tarakarsa ba yake aje kayansa ba in dai yana raba kaya a ɗakunan mata to ya kamata kowace ya kai mata kaya a ɗakinta wanda zai rinka canjawa na'am ba za a ce wacce dole sai kai mata kala 10 wannan kala 10 wannan kala 20 wannan kala 20 ba a least zai ta sani cewa da rabe zo ya kwana a ɗakin ta yana da kayan da zai wanka yana da kayan da zai canja akwai matan da take wallahi wato muna fadin wannan ne saboda mutane su ji tsoron Allah su gyara daidai da wankan janaba ba yayi a ɗakin ta sai dai ta fi ɗakin kishiyar daidai tace mutumin nan mala tace mara mutunci haka da bada tace mara mutunci ina kallon sa da daddare ban daki na ko daki na ba zai wanka daki na ba sai dai ije can daki ije can duka ida wani yanzu wannan daidai ne ba daidai bane zalunci ne kuskure ne duk da bai kamata ta ce mana mutunci din ba fushi ta yi ina ba da labari ne akan abin da ta faɗa don haka maza duk abin da zai kawo fitina duk abin da zai kawo rashin zaman lafiya tsakanin matan ku to ku yi kokari ku kiyaye namijin da yake da tirakarsa da dakin sa mata suke za su ke same shi wannan bai da damuwa amma namijin da yake bin dakin matansa to bai kamata ka kwashe kayanka na sakawa da kayan bukatunka gaba ɗaya ka tare shi a gidan wata ko kuma wata da kake jin tsoronta ta ɗebe kayanka gaba ɗaya kullun ka zama bawanta ko da ba ka dakinta sai ka sake dawowa dakinta an ji an yi kulle-kulle an yi wasu abubuwa wannan zai kawo rashin zaman lafiya a gida dan haka shi yasa muke cewa bai kamata ba kamata a kiyaye Allah shi ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi ni tambaya ta gaba take cewa Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara basira ta ce dan Allah tana neman addu'a mijinta ita ma ya rasu ya barta da yaro guda daya take neman addu'a mata addu'a Allah ya shirya mata yaron sannan kuma ita ma Allah ya mata zaɓin alkhairi sannan take cewa tana cikin damuwa a ba ta addu'a da za ta dinga yi
muna roƙon Allah tabaraka wataala ya yaye miki wannan hali da ke ciki Allah kuma ya ji kan mamaci Allah ya shirya da abin da aka tafi aka bari an koya mana addu'a ta idan an mana mutuwa mu rinka yi wa mamacanmu Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma sabbit man dakahu inda al-mas'ala Allahumma la tafinna ba'dahu wala tarinna ajrahu Allahumma adkhilhu al-jannata ma al-abrar shine zaki tai bai da bambanci da addu'ar da ake wa kowa da kowa idan ya mutu ko uba ko da ko kani ko miji ko wama da kowa abinda ake kenan yaya ko muna fatan Allah shirye da su shirya ta addini wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi mu tambaya ta gaba take cewa ya halatta mutum ya ci bashin banki a dinga yanka albashinsa tace saboda wannan halin rayuwar da ake ciki albashin baya isa ko siyan kayan abinci ma bai fuka sai na kwana goma ba
to
abincin ya kare
shi dai bashin banki masifa ne bashin banki masifa ne musamman ga talaka wanda ma bai da wani abu shi ma kansa attajirin masifa ne gare shi saboda kudin ruwa in dai bashin banki ne ruwa ne masifa ne Allah ya haramta mana cin riba me yasa cin kudin banki ya zama haram saboda suna mu'amala da riba suna kara mutane kudin ruwa amma akwai bankuna na musulunci da ake da su alhamdulillah yanzu dai gurgudu suna kokari Allah ya musu albarka Allah ya ba su nasara ya taimake su irin su Chase Bank banki ne na musulunci Taj Bank banki ne na musulunci da wasu bankuna waɗanda akwai ga sunan wannan bankin na manta sunan bankin nan wani sabon banki shi ma na musulunci abin nan da aka yi shi ana ta buɗe bankuna na musulunci gaskiya wanda bai kamata musulmi mu yi sakaci wajen mu'amala da su kuma wannan yanayi da ake ciki hajiya ai kowa ma yana cikin sa yanzu ni dan albashi ne ni ma albashi na baya isa na wallahi amma haƙuri nake yi ke ma ke haƙuri malam ban sani ba da yawa mutane masu yin albashi da yawa albashin su baya isa su mafi yawa yan albashi albashin su baya isa su da haka ba za ki fake da cewa albashin ki baya isa ba ki je ki karɓi kuɗin ruwa ki je ku kai cikin masu ba ina fata ana fahimta so ya kamata ki kiyaye ki ci gaba da haƙuri kamar yadda kowa ke haƙuri Allah zai buɗa mana ana nan ana ta addu'a a ƙasa ana ta roƙon Allah Allah ya kawo sauki Allah ya kawo mana wannan sauki cikin gaggawa Allahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah ayi bayani game da sirrin da ke cikin suratul Fatiha
to suratul Fatiha gaskiya tana da sirrace-sirrace da yawa an ce sirri wato wani abu mai amfani mai muhimmanci da ba kowa ya san shi ba kuma ba iya kaɗai suratul Fatiha ne take da sirri ba duk surori suna da sirrinsu Ibn Abbas ne yake faɗa yace kowane abu yana da sirrinsa Qur'ani ma yana da sirrinsa sirrin Al-Qur'ani shine fawatihu suwar wannan mabuɗin surori Kaf ya Ain Sad Nun Qaf da sauransu wannan sirri ne na Al-Qur'ani Imam Al-Qurtubi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa yayi bayani mai faɗi a cikin malaman tafsiri a cikin malaman da sun yi bayani mai faɗi akan abin da ya shafi faran Fatiha ainihin wato albarkatunta sunan nakinta alherinta abubuwan da ke tattare da ita masu tarin yawa Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa da sauran malamai amma yi rubutu da yawa akan suratul fatiha kawai abinda take dauke da shi na farko dai suratul fatiha wato ita ce surar da a qur'ani in ba a karanta ta ba babu sallah annabi ya fada hadisi la salata liman lam yaqra bi ummi al-qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to wannan wani abu ne falala ce abinda take nufi da sirri falala matsayi da take da shi sannan kuma sura ce wanda take ruqiya ce sunanta kamar yadda annabi ya ambace to ma adraku annaha ruqiya ma'ana ana iya karanta ta ayi tawaida ayi addu'a da ita ana karanta ta ayi addu'a da ita ana karanta ta ayi addu'a da ita duk wanda yake da wani larura dake damun sa to ya karanta suratul fatiha ana maganin ciwuwuka da suratul fatiha duk wanda yake da wata larura ko wata matsala ya danne hannunsa akai karanta suratul fatiha ko ya dauki ruwa ya karanta suratul fatiha dazu malamin mu Dr. Bashir Ali hafizahu Allah ta'ala yake ba muna mun je wata walima yake ba mu wata fa'ida akan suratul fatiha ya ambaci wani malamin mu shi ma wanda ya jarraba kuma wannan abin a aikace aka aikata shi a wannan aikin hajji din professor Dr. Abubakar Birnin Kudu hafizahu Allah Allah ya hafizahu jami'an Allah ya kare su dukkan su gaba daya
amin amin
cewa malam ya je ƙasar Saudiya da wani ciwo da yake damun shi zai je ga likita zai kashe kuɗi zai ga likita akai yana cutuwa da wannan ciwon a bakin sa yake har bacci yake hana shi kuma yana shakin ya faɗa mana yace kudin sa yace bari ya gana wani abu kafin a gama aikin haji duk ranar da ya shiga cikin masallacin Harami ko na Makka ko na Madina zai dauki ruwan zamzam ya sha ya addu'a kawai zai rinka shan zamzam wallahi malam kafin ya je ko ina malam yana daukan yan kwanakin da ya dauka ciwon ya mutu gaba daya ya ga baya jin sa gaba daya haka ya dawo bai ci aiki haji bai ci bai ga likita ba da me yayi suratul fatiha in ya daga zamzam ya sha ya karanta fatiha sai shi wannan da dumi-dumin sa dazu-dazu din na wannan karatun muka gane shi kinan kaga suratul fatiha akwai sirri a cikin ta duk wanda yake da wani ciwo ciwon ciki ne ciwon kai ne kullewar ciki ne wani damuwa ne gaba ce take ciwo ko wani abu kawai abin da ake so kai ikhlasi ka karanta ta tana da wata alfarma sama da surorin alqur'ani ita suratul fatiha kuma suratul fatiha summary ne na alqur'ani gaba daya kamar yadda suratul baqara ma summary ne na alqur'ani a ciki komai malamai sun yi bayani komai akwai a ciki kuma Allah ita ne Allah ya yi bayani ya ambace ta karare shi wala kan ace naka sab'an min al-masani wal qur'ani al-azim Allah ya ce ita ce ayoyi guda bakwai masani da ake yawan maimaita ta babu wata sura a cikin al-qur'ani da ta samu falalan da kullun musulmi sai ya karanta ta sau wani adadi ka karanta ta sau 7 kullun ne duk musulmi sai ya karanta suratul fatiha sau 7 da haka in mun ce za mu yi ta bayani a kan sirrin fatiha ko falalarta ko ai wato sai mu kai ƙarshen dare ma ba mu gama ba da haka dai ki riƙe suratul fatiha ka riƙe suratul fatiha mu riƙe mu ta karanta Allah ba mu dacewa
mai tambaya ta gaba ta ce akwai wani mai bada maganin gargajiya idan ka je wajen shi sai ya duba wani madubi haka sannan zai baka maganin shine kuke tambaya ya halatta a je wajen shi
mai duba maganin gargajiyan da baya bayarwa sai ya duba madubi ko ka ne ba wani abin da zai duba ku daina bari mutane suna yaudaran ku suna da awar wani ilimi na gaibu ba abin da ya sani sai abin da Allah ya sanar da shi kar ku sake koma wajen sa ko ka ne kurin matsafi a nesa da shi Allahu alam
mai tambaya ta gaba yake cewa shi pharmacist ne ma'ana mai sai da magani ko kuma mai harkar magunguna dai ya ce akwai mata wai da suke siyan maganin bature na kuraje kuma ya ce ana bleaching da shi
shi yake tambaya zai me hukuncin sai da wannan maganin zai iya dinga siyar musu
duk maganin da ake amfani da shi yana canjawa dan adam fatarsa to bai halatta a yi amfani da shi ba sai a nemi wani wanda ba shi ba saboda Allah ya haramta dan adam yayi abin da zai canja halittarsa bleaching din shine canja fata dan haka bai halatta a yi amfani da shi ba saboda yana da wani side effect yana da wata illa da za ta sa Allah ya fushi da mutum tunda ba shi kadai bane maganin sai a nemi wani wanda bai da illa ko kai yanzu ka je sayan magani in yana cutar da kai yana sa ka yawan fitsari ko yana sa ka yawan atishawa ai kaga za ka kauce mai ci a baka wani ko to ke ma sai ki je ko kai ma sai ka je ka ci a baka wani ba shi ba saboda yana da wata illa wallahi alam
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yake cewa me hukuncin mutum a bashi amana amma kuma a ce masa idan yana da bukata zai iya dauka a ciki yace misali kaya ne na saidawa a ce mishi idan yana so ya dauka duk abin da yake so ya da su yace zai iya saida abin yayi amfani da kudin yake tambaya yace idan an saida ana samun riba sosai amma su kuma wanda suka bashi idan sun tashi kudin su za su karba duka na wannan kayan ma'ana kenan ban da riba
duk abin da aka baka dama tunda dai an baka iko an baka dama a kai sai zaka yi sadufi da shi tunda mai shi ya ce ya halatta ka dauka kai amfani da shi sai ka dauka ka dauka ka je ka sayar kai amfani da shi sai dai in cewa yayi ka dauki wani abun kashewa a ciki ba wai ka dauki kayan ba to amma wannan tambaya tana nuna kaman amana ce aka baka amma an baka kofa ka dauka kai amfani da shi ba sai ka yawa bukatar kanka to sai ka dauka sai kai amfani da shi ko ka je ka sayar da shi ka dai maida musu kudin su ai an baka yanci babu laifi wallahi alam in dai kuma ba wani abun ya kulle yayyo tambayar ba kafin halin mutane
wallahi dai tambayar
yawa ba mamaki akwai wani abun ne da ake nema mu dai Allah shaida mun faɗi abin da muka fahimta a zahirin tambayar ka
na'am Allah saka da alkarmi tambayar ta gaba take cewa ya halatta mace a gidanta ta bi jam'i amma gidanta a gaban masallaci yake
ba a bin jam'i gaban masallaci mazhabobi guda hudu nan gaba ɗaya duk sun yi ittifaki duk wanda yake yin sallah gaban liman yana sane yana da iko yana da daman da zai ki yin sallah a gaban liman to sallar sa ba ta yi ba ta kwaci haramun ne yin sallah a gaban liman wannan ma mu ma namiji da yake iya fitowa ballan ta matar aure ke da ba a lazumta miki ba ba wanda yace dole ki bi jam'i kina cikin gida kuma kina gaban masallaci so ba za ki bi jam'i ba sai dai ki fito ki zo bayan masallaci ki bi jam'i wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkaidi wannan take cewa bai ta sayi abu da jimawa amma ba ta biya ba wai kuma yanzu farashin ya ninka to idan za ta biya wannan farashi za ta biya to ne
ban gane
ba ta sayi abin da jimawa amma wai ba ta biya ba kamar ta ce wata na sayi abin ke kaza amma ba ta biya kuɗin ba
sai ta fasa ai ba ta karba abin ba ko
eh
ko ta karba
ba ta karba ba
tunda ba ta
karba kuma farashin ya ninka ba ta ma biya kuɗin ba wai yanzu wani farashi za
shi kenan dai abu ne mai sauki na sayi yaji na shadda a wajenka akan naira 50,000 na ce na siya ko to amma ban biya ka ba sai bayan wata biyu sai kuma shaddan nan sai ta dawo 70,000 na fasa to ai ban karba ba ko ba ka bane ba ban karba ba kuma bai cire shi daga shagonsa ya ce ga shi kowa daga kayan kan turo ma ko na ajiye maka ba to sai ki fasa ina fata ana fahimta idan kuma ba haka ba to sai a nemi izinin mai shagon in biya ka da tsohon farashin da na saya ko kuma biya ka da farashin yanzu idan mai adalci ne tunda tsohon kaya ne kuma ka saye shi da tsohon farashi to sai ka biya shi da tsohon farashin sa idan kuma mai dogon riba ne da mai dogon buri irin yawanci an kasuwa mai za abin da suke mutum ya sayo abu da tsohon farashi kuma ya zo ya ninka sabon farashi ya sayar da shi saboda kudayen duniya da kuma neman ya ci riba akan mutane to wannan kuma tunda kayansa ne in ya ce ba zai sayar maka a wancan farashin ba to ya rage gare sai kuma ka ce kai baka saya ba saboda shi da mun kasance bitarabi ne akwai yarda ka ce ni kuma ban saya ba wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana da saurayi da suke soyayya kuma tana shirin za ta aure shi. To sai ba ta tarihin rayuwarsa yake ce mata a kowane lokaci da yayi soyayya da wata hayya aikata ya aikata zina da ita yake gaya wa wacce zai aura din labari ta ce amma ya tuba. To shine take tambaya ya halatta ta aure shi saboda tarbiyyar yaransa ba.
Yanzu ke in kin yi lalata kika yi zina Allah kiyaye kika tuba wani yazo zai aure ki kika ce kin tuba ya halatta ya aure ki ko bai halatta ba. Tambayan ki nake amsar da zaki ce ya halatta. Ai shi mutum idan ya aikata laifi ba a ci gaba da lika masa wannan laifin ana ganin sa da fatan ci wannan laifin tunda ya riga ya tuba. Allah sha illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Banda wanda ya tuba yi imani ya aikata aiki mai kyau yace wadancan Allah tabaaraka ta'ala zai canja musu munanan ayyuka mai da su kyawawa. Saurayinki da mazinaci ne yayi zina kuma bai koyi miki ba ya gaya miki cewa ya tuba shikenan sai ki karbi tuban sa kamar yadda ke ma da wata ila ko kawarki wata ila kai yan wasanni ta bi samari an yi lalata da ita kuma ta tuba. Akwai wani illa a aure ki? Ba illa a aure ki, kima babu illa ki aure shi. Musulmi duk wanda ya aikata laifi ya tuba to ana kyautar da zaton ya tuba din da gaske. To sai dai in baki yadda da tubansa ba ko kuma kin lura da take-takensa mutumin nan fa tuban dan muzuru ne yayi to nan kan kar ki aure shi kar ki zai ki aure mazinaci wallahi wala.
Allah ya saka da alkhairi. Ya tambaya ta gaba take cewa wai idan mutum ya mafarkin wani namijin yana saduwa da shi sai ya farka amma bai ga komai ya fito daga gabansa ba shin zai yi wankan janaba?
Idan mutum ya irin wannan mafarki babu wankan janaba a kan shi, babu wankan janaba a kan shi kenan ba za ki wata wankan janaba tunda ba abin da ya fito. Ana yin wankan janaba ne alma'u min alma' kamar yadda ya zo a cikin hadisi sai in an fidda maniyyi wallahu a'lam.
Kuma ya saka da alkalmi tambaya ta gaba take cewa tana da aure amma sai su yi wata biyu da mijinta babu alaƙa aure. Take cewa idan ta kwanta bacci takan yi mafarkin ana alaƙa da ita. Take cewa wai idan har ma aka tashe ta daga baccin sai ta ji mita aka tashe ta so shine take tambaya ko tana da laifi.
To yanzu kun ga dai wannan miji ai ya jefa matar nan cikin zarafi wai ya zalunce ta ya shiga hakinta. Kashi nan dai kullum matan nan abinda suke faɗa kenan ƙaurace musu da ake ƙaurace musu yayi yawa. Yanzu ka duba wannan abin tausayi da mijinta na sunna amma tana tare da shi a daki guda tana mafarkin wani namijinta ba. Mazaje sun lalace wasu sun kama bibiye-bibiyen matan banza wasu kuma kallace-kallacen wayan nan anan suke zuwa suke biyan bukatunsu wasu kuma tsabar fajirce wasu kuma mugunta ne da ke ta azabtar da matan suke yi. Dukanku inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata duk mutumin da ya kaurace wa matarsa ya watsa kashin ta ya jifa ta cikin irin wannan yanayi wallahi sai Allah ya tambaye shi sai dai wanda yake bai da lafiya yana da larura ko yake da ciwo. Don haka mijinki ya shiga hakinki ya kuma cutar da ke ki yi kokari ki dawo ki lallabe shi ai masa nasiha ku dawo ku ci gaba da mu'amala yanda ya kamata a daidai. To wannan abin da yake faruwa yanayi ne ya jefa ki ciki kuma shi ne ya jefa ki. Idan har wani abu ya bayyana daga baya akwai wanka a kanki kamar yadda wanda ya mafarki zai yi wannan wanka ke ma za ki koda ke matar aure ne. Ina jin shi ne abin da ta ce ko Allah ganar da mu kuma Allah shirya da irin waɗannan matashi.
Allah ya santa da alkalmi. Tambaya ta gaba take cewa wai dan Allah a yi bayani yadda ake shirya likafanin maza da mata sannan akwai wani abu da ya kamata mai wankan gawa ya karanta sannan kuma take cewa wai da wace niyya ake yi wace niyya ake yi.
To mun yi bayani akan harkar likafani tun a karatu muna akan mujtahidi a aikace amma ba laifi a gurguje za mu iya yi. Na farko dai ya halatta namiji da mace a lullube su da likafani iri guda mana in dai an rufe jikin mamaci kirif gaba ɗaya ko mace ko namiji in dai an lullube mutum ya lulluba gaba ɗaya to likafani ya yi. To amma ya tabbata a sunna bambanci tsakanin likafanin namiji da mace. Namiji ana lafa shi da likafani guda uku mace ana mata guda biyar yanda ake yi shine kamar haka likafanin namiji zan yi bayani za a dauki guda daya babba mai fadi yadi mai fadi wanda zai iya laffe shi ma'ana laffe shi zai iya nade shi in an dauko shi daga daman sa za a sa shi a hagu a dauko daga hagu a mai da shi dama zai rufe shi kirin sai a daure saman a daure wannan guda daya kenan na farko za a shimfida shi a gasa za a yi masa wando in an ce wando zani kawai zani akewa yanda mata suke daura zani daga nan kugu i kasa to haka za a yanka fadin likafanin kamar zani wanda za a laffe shi in nace laffewa ina nufin za a nade shi za a daura masa shi kamar zani sai a sa hannunsa kamar haka hannunsa yana kan cibiyarsa ko daya kan daya haka sai a daure kasa sai na uku shine wanda za a yi shi kamar riga ina daura zani ba akwai riga ba to irin wannan zanin ne za a yi shi amma sai a nade shi gida biyu sai a fidda wuya idan aka nade shi haka gida biyu a tsakiyar sai a yanka da almakashi haka a fidda shar na wuya kamar da teloli sai fidda wuya sai a zuro masa shi sai zama kamar yar shara to wannan shine riga kenan to shi ma sai a nade shi a ciki kaga an nade kugun sa an kuma nade mai kafadar sa haka to sai gaba abin da ya bayyana gare saura ina saura kansa to sai ka dauko wannan rawanin mai fadin ba rawani ba sai ka dauko wannan likafanin mai fadin babban sai ka nado shi gaba daya har kansa sai ka nade ka dauko dama ka dora hagun ko ka dauko hagun ka dora dama karshen kan sai a murde sai a daure can ma sai a murde sai a daure sai a yagi wani igiya a jiki sai a nade a nade a nade shi amfanin wannan nadewa dan kada yadin ya bude banta ya banka shi din namijin da aka yi masa likafani aka daure shi a cikin wannan abuwa guda uku to ya inganta wannan shine likafani da yazo a cikin sunna to na mace kuma ana kara guda biyu ya zama biyar shi me ake da na biyar za ka yi mata irin wannan yadda kai wa namiji likafanin mace irin yadda kai wa namijin nan to shi za a yi mata mata za su yi mata to sai kuma na ukun ai na hudun sai a samu daidaicin yadda haka yawanci mata za ku ga suna da girman shinyar su na kafa da mazaunan su haka saboda kar ya rinka kadawa a cikin likafanin to sai a daure shinyar haka wannan shine na hudu sai a daure shinyar wanda zai dame kamar ta sa matsatsan wando to ko da an sa ta a cikin yadin likafanin ba za ka ga alamar jikinta yana kadawa ba to sai na biyar din wanda shi kuma sai a mata khimari da shi a lullube shi kamar hijabi sai a rufe kanta wanda zai rufe kan da girjin kun ga ita mace da mai yawanci ai suturar ta ma ta fanna namiji yawa yanzu kai namiji zaka sa riga da wando ita ko sai ta kara hada hijabi to shi ma nan za a sa mata hijabi a lullube kanta sai a dauko wannan babban sai a nade ta gaba dai wannan shine bambanci tsakanin likafanin namiji da likafanin mace to kaddara ba a samu dama ba akai mata irin kwaya uku na namiji shi ma dai yayi babu wani abin da ake karantawa idan za a daura likafani hakan an gama likafani ba abin da ake karantawa illa kawai bismillah idan za a fara an fahimci wannan sai turare da za a sa ana so a sa wa mutum turare ba a so a kai mutum kabari ba da turare ba Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana
Allah ya sa ta da kai mai tambaya ta gaba take cewa wai ta ji yaran da suka taso a gidansu ana ciyar da su haram har sun girma tace tambaya suna da laifi ne saboda taji an ce wanda aka ciyar da su haram Allah baya karbar addu'arsu
to ai yaro kiga shi na farko dai yaro ai ba taklifa a kansa yaro ba nauyi a kansa da ta abinda aka yi wa yaro shi ai babu littafi a kansa babu komai a kan shi abu na biyu idan mutum iyayensa suna ciyar da shi haram mai girma ya tabbatar cewa iyayensa haram suke ci to ya kauracewa abincin da ake ci shi ya kauracewa abincin wannan shine abin da ya kamata yi da haka idan an ciyar da mutum kuma musamman aka ce yaro to bai da laifi amma in babba ne yana da halin da zai iya kauracewa sai ya kaurace in bai da hali kuma ya ta addu'a Allah ya bashi hanyar da zai je samu halal ya ci
Allah ya gane duk.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa idan tana bacci sai ta yi mafarkin wata tsohuwa da muciya tana binta wai za ta kashe ta. Ko kuma wani kato yana binta ya kama ta shi ma dai haka ya daga rigarta zai cika mata uba sai ta zabi da ta farka. Ta ce wai kuma tana yin azkar ta ce dai a ce maka mata.
Sai dai abin naki duk zai matsala ne. Ko dai a biki da muciya ko a daga uba za a soka miki ko a biki za a kashe ki. Wannan shedanu ne suke gamuwa da ita cikin dare. Duk wanda yaga yana yin wani mafarki na tashin hankali, mafarki na tsoro, to ba ma sai ya tambaya ba, ya sani kawai akwai aljanu da suke kawo mai ziyara. Na yadda kina yin addu'a, amma sakila ba irin na annabi ke ba, ko kuma irin na annabi amma ba a daidai ake ba, ko ana yin sa ba akan kimki ba, ko kuma an gamu da jarrabawa, ko da an yi din kuma Allah ya jarrabu mutum. Ki ci gaba da yin addu'a. Addu'a gaskiya ne, addu'a ba ƙarya bane, ki rinka karawa da kwanciya da alwala. Kuma mutum ya rinka yin addu'a irin na annabi ya shafe a cikin sa sannan ya kwanta ta bangaren dama. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa idan mace tana idda sai mijinta ya ga wani bangare na jikinta sai ya ce wai masha Allah. Shine take tambaya ya mai da ita ne ba tare da ta sani ba?
Ha ba wala.
Amma shine wai bai furta ba.
Ha ba wala.
Obi.
Ne mun koma take kawai. Ha ba wala. Bai ki koma ba sai in ya ce ya mai da ke. Daman shi yasa ake gaya mu. Idan miji ya sake ki, ki daina fita daga gidansa. Ki je ki idda a gidansa. Wataƙila wata rana ya sha'awar ki, ya ra'ayin ki, ya ga kin burge shi, ya ce ki dawo ma gaba daya. To amma mata ba sa ganewa sai su ga cewa wai in an ce su yi idda a gidan miji kamar an ciyar da su baya ne, ba ci baya ba ne. Allah ma a Qur'ani ya ce waye su yi idda a cikin gidajensu. Haka Allah ya ce. Da haka dan ya ganki ya ce masha Allah ko kwaya ɗari ya faɗa baki dawo ba. Gaya miki gaskiya ba ki da bambanci da bazawarar da ya ganta a ciki yake masha Allah. Da haka sai ki ta addu'a Allah ya tawarki. Wallahi alam.
Na saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ma take cewa idan miji ya saki mace tana jinin haila kuma bai maida ta ba. To jinin da take yi har da shi za ta irga ko kuma ban da shi?
Idan ya sake ta tana cikin jinin haila
bai
mai da ita ba, kamar ya bai mai da ita ba, ma'ana bai dawo da ita ba.
Eh, bai dawo da ita.
Yawwa. Fita daga saɓani ta irga daga sabon jini. Fita daga saɓani. Kar a ce ya yi ko bai yi ba, tun ta fita daga saɓani. Amma wasu na ganin cewa za ta irga da wannan jinin in ya zube to ɗaya kenan. Tunda ya mata ba a wajen jinin ya yi mata ba, a cikin jinin yake. Illa iyaka dai kafin jinin. Amma dai fita daga saɓani ta irga daga sabo wanda yake zai zo bayan wannan. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkalmi. Tambaya ta gaba take cewa malam dan Allah mace musulma bahaushiya za ta iya auren namiji wanda ba musulmi ba?
Bai halatta ba auren kafiri. Bai halatta ba. Ki bi a hankali kuma ki taka tsantsan. Saboda yanzu wani yayi ne ake musulma sai su je ta kawo ƙarni. ƴar musulmi ta je ta ɗauko ƙarni ko sun haɗu a jami'a ko sun haɗu a makaranta ko sun haɗu a wata ƙasa ta zo ta ce za ta aure shi. Haramun haramun ne. Yawwa haramun ne. Annabi ya ce yassa ƴar annabi ba za ta taɓa zama a hannun ƴar ɗan maƙiyin Allah ba ma. Ina fata ana ganewa. Dan a nuna muku izzar musulunci. Dan haka ba a auren kafiri. Ki haƙuri ki nemi musulmi dan uwanki da za ku mutu tare ku shiga aljanna insha Allah.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa yau kusan shekarar ta hudu da auren mijinta. Ta ce da ci dai da sha da sauran buƙatu ta ce daidai gwargwado alhamdulillah. Ta ce amma matsalar duk yanda za ta yi kwalliya to domin ta burge shi bai taɓa nuna ta burge shi ba. Ta ce wata biyu kenan babu wani abu da ya taɓa shiga tsakaninsu. Ta ce kuma Allah ya jarrabce ta da muguwar sha'awa. Ta ce abin baƙin cikin shi ne ya fi son rayuwa da matan da ba musulmi ba. Ta ce tana son mijinta amma ba za ta iya zama da shi a haka ba. Take cewa malam ya ba ta shawara.
To, aikin shiga gagarari kam. Kin shiga gagarari. Sai dai Allah ya yi miki
kuma Allah ya shiryar da shi duk macen da ta shiga cikin irin wannan yanayi na farko dai matsalar ta ita ce kamar mijin ya tsaurace mata wajen nawa wajen wata nawa
wata biyu
wata biyu to zan dade maimaitawa kamar yadda nake faɗa duk lokacin da aka ce miji ya kaurace wa mace wani lokaci to a daina dora laifin akan mijin kade a binciki mata da aka ki bincika halinki ko kin masa wani abu ne na rashin kirki yake ladabtar da ke tunda bai kamata ya kaurace miki sama da wata ɗaya ba wataƙila kazan tafki akwai matan da malan kazamai ne da aka mijin in dai ya ganta a cikin wannan yanayi ba zai da koma wajen ta ba wataƙila kina da mugun hali ya dawo gida kin rufa shi da fada kullun a turbune rai a bace baya ganin haƙorinki baya ganin kwalliyarki baya ganin adanki dole ya kaurace miki ba ina goyen bayan ya ci gaba da kaurace miki ba ina gaya muku sababin da yasa da yawa maza suke kaurace mu mugun halin mace yakan sa miji ya kaurace wa mace da girman kan mace yakan sa miji ya kaurace wa mace wani yace matarsa mulki take mai kamar basarakiya sai ya je yana ta binta yana ta lallabata yana ta roƙonta tana masa wulaƙanci yace ya haƙura da ita ko ƴar gwalle ita haka suka yi ta zama suka ɗibi shekaru shine ta je tana cewa wai ya ƙaurace mata eh yace na ƙaurace mata amma ni ma wulaƙanci take to kaga wannan idan malami bai bada fatawa bai yi bincike ba sai haura kan miji to amma dai yanzu mu ɗauka wannan mijinta ya zalunce ta ya ƙaurace mata kuma Allah ya jarabe ta da sha'awa dan karki je ki fada cikin halaka iga mijin ki ya dawo in bai dawo ba kuma ya sauke miki je ki aure na musulunci ki je ki aure wanda yake son ki wanda kuma bai gaji da ke ba Allah ya sa wannan mijin ba gaji a yi da ke ba wallahi wala
ina saka da alkhairi mi tambaya ta gaba take cewa dan Allah mallam yayi wa'azi akan maza masu neman mata mai take jiya ta kama mijin ta wai ashe har zuwa zance yake bata sani ba ga chat da mata babu kyan gani dan Allah mallam a bata shawara ya
wato gaskiya injiniya ya kamata fa mutanen nan fa su dinga gyara lafazin su ni fa yanzu nake fahimta fa cewa kaga yawan da suke cewa mazan suna neman matan nan ya kamata mu gane fa menene suke nufi da neman mata ita fa mace fa wani lokacin fa idan fa mijinta yana neman aure fa sunan sa yana neman mata ne ba ko ba haka bane ba ni na ga ya fara yawa ba
to
yanzu dan Allah ka ji kasu me ta ce cewa wai ashe hazzance yake zuwa bai gaya mata ba okay sai ya gaya miki daman idan zai je zance daman akwai wata aya ne a Bakara ko a Nisa'i da Allah ya ce idan mijinki zai je neman aure sai ya gaya miki kaga tunanin su kaga mutanen nan ko ya kamata fa ki kiyaye kuma yanzu kaga a wannan bayanin nata yana jira watakila kasuwanci yake da abin watakila malamin jami'a ne ya bada assignment dalibai mata suka watakila to kaga yanda tace yana neman matan nan ya kamata mu rinka kiyawa fa wani lokacin fa shedi suke wa mazan wallahi da ka ke ki ji tsoron Allah ki daina ce mijinki yana neman me neman mata mazinaci kenan fa da ka nan gaban za ku mana tambaya ku daina ce mijinki yana neman mata idan yana neman matan halal ma'ana yana neman aure ba neman mata yake cewa ke yi ba dan haka anan idan har mijinta yana hira da mata a ɗakinta a wurinta bai kyauta ba kamar yadda muka bada fatawa kuma kina da haƙƙi a shari'a ki nemi haƙƙinki a wajensa ta hanyar lalama da mutunci maganar zuwansa zance baki sani ba karki zarge shi dan wataƙila kina da zazzafin kishi yasa bai gaya miki ba dan in ya gaya miki zaki daina cin abinci zaki zo ki taimai azaba abu na ƙarshe ina daɗa ba ku shawara iyaye mata duk wacce mijinta yace zai yi aure to kar ta yi faɗa da shi kar ta yaƙe shi sai dai akwai wani yanayi na zarafi wanda auren nasu zai cutar da ke to wannan kan kina da dama ki iya ƙoƙarinki kar ki bari ya yi aure dan saboda kare mutuncin yayanki da kanki ke watakila kuma bai da halin zai iya rikewa amma ina shaida muku in namiji ya ce ba zai aure fa sai ya yi kawai in dai namiji yace zai yi aure to ki dauka yariga yayi kawai kar ki dauka baban su zai hana shi ko wasu za ta hana shi ko abokanai za su hana shi ko wata waye ba ta za ta hana shi wallahi baki saboda in dai mijin wannan zamanin ne to ina muku jaje kuma ke ina da dajajanta miki tunda kin ce mijin ki ma har zuwa zance yake ba ki sani ba Allah ya sa ya auro miki alheri
Allah ya saka da alheri
na'am
ya tambaya ta gaba ta ce wai ta ji wani wa'azi da ake cewa idan mutum ya auri mace ta haihu bayan wata shida addini ya mayar da mijin uban yaran da aka haifa to amma wai ta ce tambayar ta ta shafi ba za ta rubuta ba a text message dan ya shafi mutuwar wani nata mai shekara 50 a duniya a dalilin gado ni dai ban ga inda tambayar ta fito ba a wannan
to sai mu ba da amsa akan abin da muka sani muka fahimta kawai dai haka ne duk mutumin da ya kebance a daki da mace ko sau daya ne in ta haihu masa a wata shida ana danganta dan nan gari shi dan zai iya yiwa dan ya zama nashi wannan haka shari'a in dai ya kai wata shida to dan nashi to sai dai kuma daga baya ai wani bincike in ba a yadda ba kuma an tabbatar da wani hujja da wani dalili karara ko ita ta yi ikirari to wannan haka ne to amma in dai bai kai wata shida ba to ba dan shi bane eh ba dan shi bane na wani ne aka kawo mata to sai magana cewa wani ya mutu mai shekara 50 to wannan ba mu gane ba sai ki saki rubutuwa ko a saki rubutuwa karo na gaba insha Allah
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wasu maza ba su da imani tace mijinta ya je ya fada wa ƴan uwanta ƙarya da gaskiya ya hada ta fada da su baban ta fushi yake da ita tace cikin wata shida ne a jikinta amma ko tausayin ta baya yi haka ya mayar da ita gida shine take cewa wai maza yawanci mugaye ne maciya amana sun raina aure
wannan dai ta turo tana zagin maza kenan kaga har da kai fa shi
wannan ba ta zaga ba
wannan jama'a zage-zage ta turo sai dai hakuri kuma saboda an mata ne ba daidai ba ai mata uzuri
cikin
wata tana da kohon ciki wata shida an
hada gida ka da dole
ta zage uban kowa ma gaba daya Hadiya da cewa kika yi mijinki mace amana ne kuma mara kirki ne da yafi amma yanzu malamin naki ma mai bada fatawa cikin hada da shi yayi muna miki addu'a Allah ya warware kuma Allah ya daidaita ku ba mu san wani laifi kika yi mai da ke ba kina da wata cikin wata shida duk mijin da kaga ya dauki mata ya kai ta gida tana da cikin wata shida to ina jin yana so ta huta ne ko aiki ne mata yawa ko ba ta yin abubuwa ne da yawa a gida wataƙila Allah zai daidaita ku
Allah ya saka ne kare tace wannan mai tambaya ta gaba take cewa mijinta sai kai har asuba bai dawo gida ba tace kuma baka isa ka tambaye shi ba sai ya hau zagin ka tace tunda sai aure ta dawo kamar wata baiwa ko da dan auren ma bata sani ba tace magana mai dadi babu tsakaninta da shi sai dai ya dauki wayar sa tace abokiyar hidinsa
to
tace a bata shawara
to shawara dai tun dai auro abinda zai ruwan zafin da zai tafasa kiken yanzu mijin da aka aure shi tunda aka yi aure baya dawowa sai bayan asuba yi to ai in dai ba su abu wannan amma ba mu san ba sana'arsa ko dutin dare yake yi malam
ko ofisa ne
ko wani ofisa ne haka ba mu sani ba dai ko mu kyauta da to in dai ba wannan bane to kenan ko neman mata yake yi amma yanzu mu ba za mu iya hukunci ba saboda ba ta gaya mana me yake yi ba da kin gaya mana me yake yi yake dawowa bayan asuba ba ma ki aikin da aka dauke shi daman aikin dare yake yi har yanzu ko ba a canza mai duti ba ko ba haka bane ba idan ko neman mata yake yi to ai irin wannan mijin mai ma halatta ki cigaba da zama da shi ba sai ki nemi ya sauke miki ko ya daina ya dawo kan hanya ta kwarai ku cigaba da zama ko kuma ya sauke miki ki je ki auri wani ba shi ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa akwai wani bawan Allah da ya kawo sadakinta amma ya ce ba shi da kudin lefe tace tana son shi a haka saboda Allah to amma ƴan uwanta suna sai mata gori kuma suna mata dariya bai aure ba lefe suna ta surutu wai ita ba ta sa'ar miji ba aure ba lefe kuma ya ce ba za a yi dina ba sai dai a yi walima tace ta yarda fatan ta kawai shine Allah ya albarkaci rayuwar auren su
wannan mata Allah mata albarka kuma Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya ninka miki lefen da kika hakura daman laifin ai ba dole bane ra'ayi ne kyautatawa ne da kuma yanayi idan mutum yana da hali da sukuni da aka sai zo ya baki sadaki shine dolen dole a shari'a ne fa kuma yace bai da hali ba zai iya ba kika yadda kika ce kina son sa Allah ya miki albarka kuma ɗan uwanki suna kan kuskure ɗan uwanki ba daidai bane ɗan uwanki masu miki gori dan an miki aure ba yafi auren zai yi albarka matakar ba mijin yayi ne dan ki gulakanta shi ba kuma yanda kika yi saboda Allah kika ce kina kaunarsa zaki aure shi ba laifi ba dina din duk waɗannan ba sa cikin abin da Allah ya ce ai dole ai amma kyautatawa ne kyautatawa to bai da hali inda bai da hali ku taimaka ku dinga yin auren a haka dan a samu zaman lafiya da kyautatawa amma muna goyen baya duk wanda zai aure yana da hali yayi wa matarsa laifi duk wanda zai aure yana da iko ya sai mata kaya ne laifi kayan sakawa ne na mata idan za su yi aure a sai musu akwatuna iyayen da Allah ya hore maka da sutura matarka ce ba wani abu bakin ciki a ciki ka sai mata ka girma mata ka mutunta ta dan ya tabbata mazan wannan zamani da yawan su inda suka riga suka shigar da mace gida suka yi aure to wallahi ba sa mata dinki sutura za ta yi shekaru wani bai mata ba dan haka ba laifi bane laifi dan an yi shi kyautatawa ne kuma al'ada ce wanda in dai ba a mai da shi dolen dole ba aka ce ba za a yi aure ba saboda shi ba to ai bai zama wani aibu ba kuma yana da kyau a yi musu din a mutunta su a kimanta su Allah gane da
kula da sassa da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa Allah ya umarci mutane da su zumunci to amma yadda zumunci ya lalace wai a yanzu shin akwai laifi idan mutum ya taƙaita zumunci ga wanda yake yi da shi
ai annabi ya gaya mana a hadisi cewa silman kafa aka wannan tambaya ta saba abin da annabi ya zo shi manzo Allah ya ce ka sadar da wanda yake zumuncin ka wanda idaina zuwa gurin ka shine zaka ji an gane ko bal ma a hadisi cewa akai wanda idaina zuwa gurin ka ka je masa shine ma kai zumunci dan haka aje a yi zumunci da wanda har baya yi da kai dan haka laifi ne ka ce wanda yake yi da kai shi kadai zaka yi da shi laifi ne har wanda baya yi da kai din ma in dai akwai hakkin zumunci to aje a yi shi wallahi alam
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yake cewa ai istikara akan waye ɗan mata biyu da yake nema zai aura to amma yace ya fi son ɗaya har ga Allah wai ɗaya daga ciki tana yana ɗan zarge-zargenta saboda tana bin abokai haka wajen cin abinci da sunan wayewa to shine yake cewa ya kasa samun nutsuwa akan ta to shine yake tambaya wai matakin istikara zai warware wannan zarge-zargen da yake ji ya samu nutsuwa akan ta ko kuma ya abin yake
ai tunda ka fara zargi ai ba ma zargi bane tunda ka tabbatar ai tana yi sai yarinya zike bin samari tana cin abincin shi zaka bata lokaci kana ne istikhara akan ta sai dai in kai mata wa'azi ta karbi wa'azi ta yarda ta gane kuskure ne amma ba addini bane shakiyanci ne shedanci ne tsiyace a ce wai 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 mace zata zo tana bin mani sunan shi tana bin maza suna cin abinci da ita kuma ka zo ka turo mana takarda wai zaka yi istikhara wace istikhara ka rabu da ita kudin ka nemi wata kilin ba ta da garanti ba ta da garanti ba ta da tabbas kun ga ku daina wahala da kanku in mutum yana neman yarinya ya ga ta fantare lalatacciya ne ka bar ta ka je ka nemi wata wanda sa'u sai wahala ka fi ga mata masu yawa nan yan albarka ka zo ka takurawa kanka kana bin wata wadda take bin maza Allah ya sauke na'am
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yace mallam yana so mallam ya jawo hankalin mutane game da loan na banki bashi na banki yanzu yace wai an fito da wani tsari haka kamar ba bashi za a ce ka sai wannan zaka sai form 2000 sannan da sunan hannun jari sannan zaka dinga ba da 4000 da sati so za a baka 40,000 za a ba mutum 40,000 sannan daga baya zaka dinga biyan wannan kudin to amma in ka tashi biya yace kudin da zaka hau kai sun kai 15,000 abin da yake fada to amma za a zo a ce wai ai transport money ne da sauran su di abin da yake fada
so duk waɗannan bayanai da kai ba sai ka bata lokaci ba kawai hila ce da dabara na cin riba kawai
kuma a jiki ma an rubuta interest money
kuma a jiki ma an riga an rubuta interest money zaka kudin riba ne haramun ne haramun ne haram ne cin riba haram ne kasuwanci da riba ka bar musu kudin su ka hakura ka nemi na halal wallahi alam
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yake cewa ya siya wa mahaifinsa turare da yazo ganin gida sai ya ga ba dauki wannan turaren ba ma'ana mahaifin bai yi amfani da shi ba sai ya dauka sai ya ba wani kanin mahaifinsa so daga baya kuma sai mahaifin nasa ya rasu ba tare da ya dawo da wannan turaren ba shi shine yake tambaya yanzu dole sai ya dauki wannan turaren ya dawo an yi raban gado da shi ko kuma yaya
gaskiya dai abin da yafi dacewa kenan ya dauki turaren ya dawo da shi dan ya dauki kayan mahaifinsa ne ya dauki kayan mahaifinsa ne yayi kyauta da shi kuma yana cikin kayan gado fatawa ta farko kenan fatawa ta biyu kuma sai dai in mu dora shi akan yayi kyauta ya kwace kyautarsa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutum yayi kyauta wato ya koma wa kyautarsa haramun ne har ma yace kamar kare ne yayi amai kar ka ga munin amai din kare bai da dadin gani kuma yanzu yana tandewa yana lashewa to ya aika sai mu dauke shi a matsayin ya aika taram idan yace ya fasa kyautar da yawa baban to wannan ba za a kama shi da cewa ya ci kudin mamaci ba ko ya ci kudin mahaifinsa ba sai dai a kama shi da cewa ya yi kyauta ya fasa dukan su dai abuwa ne haramun ne ba daidai bane kuskure ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wata ce tace za ta kai ta Saudiya akan za ta biya kuɗi sosai mahaifiyarta sai ta ce akwai wani da ta sani da zai kai ta Saudiya za ta biya miliyan 2,500 sai ta amince sai da visa ta fito da komai sai aka ce wai zaka 25 za ta biya to ashe wai jaka kowace jaka 2,250 ce sai ta ga kuɗin da za ta biya ya kai kusan miliyan 5-6 sai take cewa riba ne ta ce ai riba ne to bayan wasu ta ce wasu kuma ba su bi fi su biya jaka 16 ba
ta kuma an ce ta biya 25
jaka 25 to sai matar take ce matar da wanda ya kai ta sai zuciya yake cewa ta biya ko nawa ne shine take cewa to yanzu in ta biya jaka 16 ba ta da laifi so da ita ta ce gaskiya kamar an haƙince ta ne ba ta san wannan lissafin jaka
ba ta da wani laifi ai za ta biya kuɗin da aka yi yarjejeniya da ita ta yarda dama shi kasuwanci a bi tarabi ne da yarda ne da yarjejeniya ne da haka kuɗin da ka yarda da shi aka yi ciniki da kai to shi za ka ɗauka ka biya kuɗin da aka gaya miki na farko wanda da shi kika gamsu cewa za a kai ki Saudiya za ki je ki aiki ki biya su shi za ki biya taro in sun ƙara miki karki biya don kuɗin zalunci ne yaudara ce da su ba su da kirki wasu mutane masu wannan sana'ar ka duba mana an ce mata za ta biya wannan kuɗi na farko nawa aka ce mata
ita a tunaninta miliyan 2,500
za ta biya an gaya mata a kuɗin Najeriya to kawai don shakiyanci kuma daga baya sai aka ce mata za ta biya jaka 25 kaga za ta yi
ɗauka mako
bayan biza ta fito kaga wannan yaudara ce ai wannan cin amana ne kuma daga nan nake kira ga ƴan uwanmu waɗanda suke zama a ƙasar Saudiya suke irin wannan sana'a ta ɗauko mutane kai su ƙasar Saudiya kula da abubuwa kamar haka na farko dai ku sani ƴan uwanku ne talakawa da suke cikin talauci da yunwa da wahala da bukata kuka ɗauke su kuka kai su ku daina amfani da wannan kai su kuna bautar da su akwai wanda malam in ya ɗauke su kai ka ba a gama biya suna nan barkate ko zuwa na aikin hajjin nan bana na samu fatoyi irin wannan bila adadin malam nazo tun da nazo nake biyan kuɗi ya ce har yanzu ban gama biya ba saboda sun samu ƴan ƙauye sun samu mara wayo kuna cin haram wallahi duk ajiyar da duk alhajin da ya ɗauko wata ko ya ɗauko wani ya sa shi ya yi taimai aiki ya biya shi kuɗin sa yana cewa bai ka biya ba bai ka biya ba ka sani wuta take ci haramun kuɗi ci kuma duk wacce ta kirtaci ta kintaci iya kuɗin da take ganin ta biya yadda kowa yake biya ta daina biya faɗo a kotu kawai ta ce na gama ba zan sake biya ba akwai waɗanda masu sana'a ce su da kansu suka zo a Madina muka zauna Allah ya saka musu alkhairi suka gaya musu kace malam akwai masu yi akwai wanda sai ka biya sai ya maka rikicin lissafi sai ya ce ai baka biya ba haka suke da wai ga haka mutum wai yanzu Saudiya a garin Annabi Muhammad wai yana tara kudi irin wannan kudin haram wallahi tallahi kuna cin haramun ne kuma kuna zaluncin talakawa masu karamin karfi ka dauko yarinya karama budurwa ya shekara 17 ta kai shekara kusan 25 wai har yanzu bata gama biyan kudin ta ba kuma duk watan duniya sai ka karbi kudi a wajenta fan kaza ku ji tsoron Allah ku ci halal abu na biyu duk wanda yaje ya dauko mabarnaci ya kai shi kasar Saudiya to duk barnar da yayi da hannunsa a ciki manzon Allah ya faɗa cewa la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya tsina albarka ga wanda yake maki mabarnaci ya kawo shi guri akai barna kun san mazinata ne kuke musu biza kuna kai su kasa mai tsarki suna zina kun san barayi ne kuna musu biza suna zuwa kasa mai tsarki suna tsaka kun san da aurenta ta kashe aurenta a dole auren a dole ta gudo daga wajen mijinta ta taho kuka biya mata tana shakiyanci tana shedanci duk barnar da suka zo suka yi kuka dauko suka kawo su matukar kun san ba su irin wannan dabi'a ne to kuna da hannu a kai amma wanda ka kawo shi da kyakkyawan niyya kuma kai baka san yana da niyyar barna ba yazo ya barna wannan Allah bai kama maka ba kuma ina jaddada muku cewa zama a ƙasa mai tsarki ba daidai take da zama a ƙasa ta America da Ingila da Faransa ba wallahi barna a Saudiya ba daidai fa take da barna fa a Faransa ko a America ba ba war Allah Qur'ani a ce cikin Qur'ani ce wa may yurid fihi bi al'adil bi zulmin wanda ya niyya kawai niyyan barna da zalunci niyya fa ba wai ya aikata ba niyya kawai idan mutum Allah ce nuziqu min azabin alim sai mun dandana masa azaba mai radadi amma mutum yazo ya dauko mutane yazo ya kawo suna karuwanci a ƙasar Saudiya ko suna neman mata a ƙasar Saudiya ko suna satan kayan mutane a ƙasar Saudiya kuma kai ne ka tigin da ka je ka dauko su ka kawo su wallahi sai ka tsaya gaban Allah kai ka amsa tambayoyi kun cutar da ƙasar sannan kun cuci ɗan uwanku musulmi kuma kun zalunce su zama tun ba'dhu wa fawqa ba'dh Allah ya tana da mu na'am
Allah ya saka da alkhairi me tambaya ta gaba take cewa dan Allah mallam ya tsaya da addu'a suna cikin damuwa da jarabawa Allah ya saka zame musu alkhairi ya dora su akan mahsada
ubangiji Allah ya ba ku nasara kuma ya dora ku akan mahsada ya dora mu akan mahsada gaba ɗaya kare mu daga dukkan waɗanda ba sa son mu suke kin mu ya hada mu da masoyan mu ko da ba ma kusa da su wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah ba kyau a ce dan annabi za a roki mutum kenan
idan ana yin magiya dan Allah ake cewa shi ma manzon Allah haka ya koya mana sallallahu alaihi wa alihi sai dai a ce dan san annabi ko dan kaunar annabi an gane ko yawa amma shi annabin shi ya koya mana abu ne da ya shafi aqida dan Allah ake cewa idan su'alta fasalillah yawa na'am
yau mai tambaya ta gaba take ita ma addu'a take so a tayar da ita Allah ya ba ta ikon rike ƴaƴan da mijinta ya bar musu marayu kuma ayi nasiha akan cewa to dai haka ta ce a mata
to Allah ya taimake ta marayun da aka bar mata
cewa ba za ta iya ba wai ina ta cewa ba za ta iya rike su ba
to yanzu mijinta ne ya mutu ya bari ina za a kai su zubar da su za a yi
wallahi ina ta mata nasiha wai ba za ta iya rike su ba
to ya za a yi da su to sai a raba wa ƴan uwan miji a raba wa dangin miji kuma malam zaka iya cewa tana da gaskiya miji ya mutu bai da komai ya bar mata ƴaƴa 7-8 tana da karancin shekaru ba sana'a ba dangin arziki da za su taimake ta ba za ta iya yi ba to wannan shine amfanin hukuma ta musulunci da za ta duba ta taimaka wa gajiyayyun mata irin wannan kuma wannan shine amfanin attajirai mawadata da suke tare da mutane su rinka duba masu hali irin wannan yanzu ga mace ce miji ya mutu ya bar mata ƴaƴa da kanta tana kukan cewa ba za ta iya rike wannan ba za ta iya rike wannan yaya ba to kun ga sai dai a taimaka mata dai kawai shi ne a taimaka mata da addu'a Allah ya taimake ta sannan kuma a ce maka mata da dan abun hannu Allah ya sare mata wallahi ala
me tambaya ta karshe ita ma addu'a ce ina ga ta ce ai masa yayin ta turo a ce maka mata da addu'a amma ta sihiri ne mai karfi yanzu haka tana cikin wani hali ba ta ma san inda take ba
to inna lillahi wa inna Allah ya yi mata Allah ya yi sihiri sihiri bai da dadi san mu bai da dadi yana cikin abubuwa wadanda suke masu so sare kware da gaske Allah ya kare mu kuma shi san mu da sihiri da kake gani ba wanda ya bukatar sa sai wanda Allah ya kare kawai fatan mu Allah ya kare mu Allah ya tsare mu kuma ta yawaita karanta falaki da nasi ta yawaita karanta suratul baqara a yawaita wankan gariyan magariya a duba addu'o'in da muka bayar na kare sihiri da lalata sihiri din nan a rinka yi kuma mutum ya dage da bawa kansa kariya da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala da yawan yin azkar da addu'o'i na safiya da maraice da kuma kulawa da zikirai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato karantar da mu a sunna dan neman kariya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akan abin da muka faɗa wanda muka yi kuskure kuma hutun ta ma'ar shi Allah ya fi mana akwai wani abu ne
sai ta masararo duka duka anan muka zo ƙarshen shirin kada ku manta za ku iya turo da tambayoyinku ta cikin group na malama Hafsat wanda suke ciki za su iya dinga turo tambaya sai kuma masu turo tambaya ta shafin Facebook na Dr. Abdullah Usman Gadangaya da kuma TikTok na shima Dr. Abdullah Usman Gadangaya da kuma na TikTok na shima Injiniya Abdullahi Adam Musa sai kuma masu turo da text message sabon karta kwana kenan za su iya turowa a kan lamba 07086586509 sannan masu turowa ta WhatsApp su ma za su iya turowa a kan 08098459565 sannan muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir da kuma Ahmad Ibrahim Muhammad Kidado da kuma Salihu Muhammad Sani Giyade muna godiya Allah ya saka da alkhairi a karan makalla za a rufe mana da addu'a da kuma so da halin da kasa take ciki da yanzu
to muna roƙon Allah na farko ƴan uwa suka taimaka wajen zama da mu kusan awa biyu suna ɗauka wannan karatu Allah ya ba su lada Allah kuma ya haɗa mu a cikin lada abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko ƙarancin fahimta ko rashin ganewa muna neman Allah ya yafe mana matsalolin da aka tattauna aka warware su Allah ya sa su gyaru a cikin gidajenmu waɗanda suke zaluntan iyalansu Allah ya ba su ikon gyara matan da su ma suke keta haddi na aure Allah ya ba su ikon tuba ba za mu manta da yin addu'a ta musamman ba ga ainihin wato ƴan uwanmu musulmi da suke ƙasar Nijar suna fuskantar abubuwa da yawa na barazanoni muna fatan Allah ubangiji ya zauna da su lafiya a matakin farko Allah ya kare su daga sharrin masu sharri da makircin masu makirci Allah kuma ya ba su nasara ya zauna da su lafiya ya kiyaye su da dukkan abinci wanda ba a so kasan Nijar ƴan uwanmu ne musulmi kuma muna makotaka da su ciki da ciki kuma jininmu ne su ma jinin su ne mu duka dai muna tare a cakuɗa muke gaba ɗaya na biyu ƙasarmu ta Najeriya ana cikin wani yanayi kamar yadda kowa ya sani ba sai an sharhi ba kuma yanzu yanayin da muke ciki yanayi ne na addu'a yanayi ne na muruki Allah subhanahu wataala Allah ka yaye mana masifar da muke ciki Allah ka yaye mana tashi hankalin da muke ciki Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka raba mu dukkan fitina ka raba mu dukkan tashin hankali ubangiji Allah ka kare mu da karewarka shugabanninmu da aka yi ta zanga-zanga akan hali da ake ciki a wannan ƙasa Allah ba su ikon gyara abinda ake tuhumansu da zarginsu ko abinda ake da tabbacin sun aikata wanda yake ba na daidai ba Allah sa su karɓi kurakuransu ya ba su ikon gyarawa kuma ya ba su ikon kyautata wa talakawansu har yanzu ana cikin matsi har yanzu akwai tsada har yanzu akwai wahalhalu har yanzu akwai kunci har yanzu ana jiran me gwamnati za ta yi wa wannan al'umma har yanzu ana bin gwamnati bashi har yanzu ana jira so muna yin addu'a Allah ya ba ku ikon yi Allah ya ba ku ikon yi Allah ubangiji ya cire muku son zuciya Allah ya sa muku tausayi Allah ya sa muku jin kai mu kuma mabiya Allah ya ba mu hakuri ya zauna da mu lafiya ya ba mu ikon yin abin da yake na daidai ya raba mu da zaluntar kawo kan mu ko mu zalunci wasu duk abin da zai kawo mana tashin hankali a kasan nan Allah ka raba mu da shi duk abin da zai wargaza zaman lafiyar mu a kasan nan Allah ka kare mu da shi duk wanda zai mana wani kulle kulle dan ya wargaza mu ya kawo mana tashin hankali da rudani a wannan kasa ta mu Najeriya ya ubangiji karka ba shi nasara samarin mu matansan mu Allah ka gyara su Allah ka gyara su Allah ka shirya su gyararrun ciki Allah ka ba su yadda za su yi ka inganta musu rayuwa ka ba su dama da za su iya wa al'umma su aiki kuma kai mana arzikin zaman lafiya ka yaye mana dukkan tashin hankali ka yaye mana dukkan musiba ubangiji ka zaunar da mu lafiya ka kare mu daga dukkan bakin ciki ka kare mu daga dukkan damuwa ka ba mu farin ciki ka ba mu yalwar arziki ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha Allah yunwa da take fuskantar wannan kasa Allah ka yaye talaucin da yake fuskantar wannan kasa Allah ka yaye tsadar kayan masarufi tsadar kayayyaki ubangiji Allah ka takaita mana ba dan halin mu ba Allah ka zaunar da mu lafiya malaman mu Allah ka saka musu alkhairi kuma ka ba su yin hakuri wajen da'awa da karantar da mutane da gaya mutane gaskiya da dadi ko babu dadi Allah kuma ka hada mutanen mu musulmanmu da malaman su ka zaunar da su lafiya kuma ka raba su da ainihin fada a tsakanin su ko kokarin jefa su cikin fitina da rashin jituwa a tsakanin su duk wanda yake da wannan niyya ta neman ya raba tsakanin malamai da talakawa malamai da mabiya malamai da sauran musulmi Allah kar ka ba shi nasara ubangiji Allah ka ba mu alheri ka ba mu albarka ka ba mu rayuwa mai daɗi marasa lafiya mu ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka kara musu lafiya ka tsare musu lafiyar su Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu sukarta kanmu kuma Allah karfa mana asiri Allah karfa mana asiri Allah karfa mana asiri Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yaye mana fitina ka ba mu kwanciyar hankali marasa lafiya mu ka ba su lafiya masu lafiyan kuma Allah ka inganta musu lafiyar su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh